بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yanzu da nake magana mun shiga daren Alhamis da daidai da daren 18 ga watan Al-Muharram. Hijira na da shekara 1435, daidai da 20 ga watan Nuwamba shekara ta 2013. Wannan shine kasar na 10 wanda muka yi wa lamba da J daga cikin jerin karatuttuka na muqaddimar littafin شرح السنة واللفر الإمام الحافظ البغوي الله مروك كين سلكي غافر تاميش إذن جماعة بسمان تابا نا يودوغا ينبياني أبايا وأن دسكشا في من فرد أو متسل فيا حنيوين دموكت آرغام تم نصر وأن دعوة لكم بياني دنغني دا وجبتم بن سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم da kuma tabbatar da cewa ita sunna annabi tana tabbata da kanta ne, ba tana tabbata ne da wani malami yayi mata kwaskwarima a wata mazhaba ba. Kenan koda wani malami ya dauki wata sunna ta annabi sallallahu alaihi wa sallama, tana nan a matsayin ta na sunna, bata koma mazhabar wani ba, domin tun kafin wani din da mazhabar shi su faru ita sunna din tana nan. Dan haka babu yadda za a rage mata daraja ta hanyar ci gaba da kallanta a matsayin mazhaba ko ra'ayin wani, sai dai a matsayin ainihin sunna din ta annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam. Sannan mun yi bayani dangane da irin gudunmawar da sunna annabi ingantacciya take wa Qur'ani wajen ai mishi kyakkyawar fahimta. To sannan kuma sai na fara lissafo waɗansu hanyoyi waɗanda za su taimaka maka ka yi wa sunna annabi kyakkyawar fahimta, wadda tunda aka sanmu a kanta ne muke, kuma akan wannan hanya ne za mu karantar da wannan littafi na sharhu sunna insha Allah. Wannan bayan zai karantar da kai kuma zai amsa maka tambayoyi da yawa akan me yasa sai aji cewa tsawon lokaci malam wani ya karanta littafin Bulughul Maram ko Riyadus Salihin ko littafin Umdatul Ahkam ko littafin Sahih al-Bukhari ko Muslim ko Sunan Abi Dawud ko Tirmidhi ko Nasa'i. Me yasa amma in su Albani suka zo karantawa sai an ji sun dauki wani salo na bayyana ma'anonin hadisan da makamantan haka? Kamar yadda ne bayani a jiya, malaman da ake ganin fassarar su ta saba wa irin wadda muke yi, su ne za su dauki nauyin bayanin a bisa wannan tafarki su suke fassarawa, kamar yadda mu kuma muke daukan nauyin bayani a yanzu a bisa wannan tafarki muke fassara hadisan Annabi sallallahu alaihi wasallam. Ka'ida ta farko dai da muke bi wajen fahimta da fassara hadisan Annabi sallallahu alaihi wa sallama, kamar yadda muka bayyana, fahmus sunna fi dawil Qur'an. Di yadda zamu muna kokarin fahimtar da zamu wa sunna, mu fahimce ta a bisa hasken da Al-Qur'an ya zo da shi. Ma'ana ba za mu taba zuwa da wani abu a cikin sunna Annabi sallallahu alaihi wa sallama mu ce wannan abin ya inganta ya tabbata ba, amma kuma aje yana karo da Al-Qur'ani kai tsaye. In haka ta faru to an yi zarbabi kuma an yi zuku wajen fahimtar sunna. Al-dhabit thani, ka'ida ta biyu ita ce jam'u ahadith al-bab al-wahid. Duk abin da muka zo zamu karantar kamar zakka ko sallah ko azumi ko tauhidi, muna kokarin tattaro hadisan da ke magana akan wannan fannin, to sai mu ainihin tsaya sai mu fassara su gaba daya. A nan ne in muku manta ba ne muku wani bayani mai matukar muhimmanci wanda nake fatan na ba da amsa so da dama ta waɗanda suke son su rinka gayyata ta wasu wurare domin gabatar musu da wa'azozi da laccoci na kawo. Daga cikin uzurorin shi ne ba mu iya yin wa'azi na ƙwaya-ƙwaya ba, mu dole duk wa'azin da zamu yi sai mun yi bincike. Wannan baya nuna cewa inda mun so mu yi wannan shirme ko bankaura za mu iya yi, amma kuma bai halatta bane a aqidarmu. Dole ne sai mun san akan me za mu yi wa'azi, mu bi mu je mu tattaro ayoyin mu yi nazarin su, mu tattaro hadisan, mu nazarin su, mu tabbatar da ingancin su, mu dubi waɗannan ka'idojin. Shi yasa wannan yana daukar mu tsawon lokaci. Dan haka in zaka gayyace mu har in zamu iya amsa maka gayyatar, to me yiwa zai iya zama ka ba mu goron gayyatar wata 6 kafin lokacin gayyatar. Shine zai ba mu kyakkyawar damar yi kyakkyawar kintsawa. Idan muka je mu gabatar da wa'azin kuma ga takarda a rubuce, yadda bayan shekaru ko mai tsawon shekaru za a iya bincikawa, masana su duba ga lacca, ga wa'azin da wane a lokaci kama, gashi a video, gashi a audio, gashi kuma ainihin a rubuce, wanda wannan shine zai sa a fahimci shin muna yin abin ne a bisa tsari da ilimi da kan gado, ko ku ainihin ra'ayoyin mu ne. To a ƙarƙashin wannan dukkanin wata mas'ala haka ake bincikarta, ko ta bangaren Qur'ani ne, ko ta bangaren hadisi ne, sai an yi kokarin tattara mata dalilanta a wuri guda. To kuma wannan aiki ne wanda yana bukata ka tattara littafai, ka zazzakulo dalilan waɗanda dama ka san su, da kuma waɗanda sabbi ne zaka ƙara bincika su. To ba garamin aiki bane. Al-dhabitu salih, qa'ida ta uku ita ce ma'rifatu mukhtalafil hadis. Ma'rifatu mukhtalafil hadis, hadisan da ake ganin a zahiri suna karo da juna, to ka san yaya zaka iya hada su. In baka iya gane yadda zaka iya hada su ba, sai ka tsallaka zuwa ga daya ya shafa daya, amma da sharadin in ka san tarihi. Idan baka san tarihi ba, sai ka sake tsallakawa zuwa ga kokarin gabatar da daya akan daya, ta hanyar sake dawowa kai nazarin inganci da nagartar isnadin kowanne. A lokacin da ka samu tabbacin cewa dukkan su karfin su daya, nagartar su daya, sun yi keke da keke, to a wannan lokaci sai ka tsallaka zuwa ga mataki na karshe, shine na hudu, shine at-tawakkuf. Sai ka aje waɗannan hadisai gefe guda, sai ka ci gaba da bincike. Yanzu bai halatta maka kai fatawa da ko ɗaya daga cikin waɗannan hadisai ba, har sai lokacin da ka iya gano ɗayan amsoshi guda uku. Ita ce ko dai ka iya hada su, ka ba da fatawa da su gaba ɗaya, ko kuma ka iya rinjayar da ɗaya cewa ya shafa ɗaya, ko kuma ka iya rinjayar da ɗaya cewa shi ya inganta ɗayan bai inganta ba. Idan ka kasa ɗayan waɗannan matakan guda uku, to dole ne sai ka aje hadisan gefe guda. Duk lokacin da mas'ala ko tambaya ko karatu ko jawabi ya taso maka game da wannan mas'ala, ba za ka yi fatawa da ko ɗaya daga cikin hadisan ba. Sai dai in ka karkata zuwa ga halacci ne, sai ka ce la ba'asa, karkace ya halatta, karkace ya halatta, saboda ga wani hadisi can da ka kasa bayyanawa, shi kuma yana nuna haramcin wannan abu. In ka ce to ai ga hadisi kana da shi wanda ya halatta, to ai ga wani can kana da shi wanda ya haramta, ka kasa bada ansa akai. Naka sai dai ka ce ni a fahimta ta babu laifi. Yanzu kana fadin fahimtarka ne, ba kana fatawa da waɗannan hadisai ba. Idan kuma a ƙarƙashin mas'alar ka karkata ne zuwa ga hani ko rashin halacci, sai ka ce to ina ganin haka ba daidai ba ne, ko makaruhi ne, ko kuma kai wannan bai dace ba. Amma kar ka kausasa saboda kana da hadisi cewa haramun ne, don ga wani hadisi can kana da shi wanda shi kuma ya ce halal ne, ka kasa bayyanawa. Sannan mun ji wata ka'ida wadda tana da matukar muhimmanci a matsayin ɗaliban ilimi, jama'a su kiyaye ta. Ita ce hadisan ma da ake ganin suna da karo da juna, sai in sun zo a bisa tsari guda. Idan dukkansu annabi ya yi umarni ne cewa a yi kaza, can kuma ya ce a bar kaza, to shi ke nan yanzu an samu dalili dangane da cewa waɗannan hadisan sun shafe ainihin waɗancan hadisan. Wani babban misali wanda ya kamata a ce na gabatar da shi a wannan gurin, amma kuma na jinkirta gabatar da shi, sai dai ina ganin muhimmancin in fara misali akan shi kafin mu zo inda zamu tattake wuri akai. Hadisan auren mut'a, annabi sallallahu alaihi wasallama da kanshi ya halatta wa sahabbai su yi auren mut'a. Daga baya kuma annabi sallallahu alaihi wasallama da kanshi ya dawo ya haramta auren mut'a, da ya haramta a shekara ta 7, wato lokacin da aka je yakin Khaybar. Sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya hada da waɗansu maganganu waɗanda suke nuna auren mutu'a ya zama haramun haramun na dindindin. Dalilan su ne, na farko dai ya ce auren mutu'a haramun ne daga yau har zuwa tashin alkiyama, wannan ya nuna haramcin na dindindin ne. Waɗannan riwayoyin suna nan, wani abin sha'awa a cikin sahihi Muslim daga sayyidina Ali Allah madaukakin sarki ya kara mishi yarda. Dalili na biyu wanda ya kara tabbatar da kyamatar da haramcin auren mut'a shine sai ya hada haramcin tare da haramta naman jaki. Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama a riwayar sahabi Abu Talha annabi ya umarce su da tukwanan jaki da suka daddafa jaki za su ci, yace su ainihin zubar kuma haramun ne su ci. Sannan sai ya hada da bayani akan auren mut'a. Idan ka kware da ilimin fiqhu, ba usulul fiqhi ba anan tukuna ma, ilimin fiqhu shi da kanshi fiqhu ka kware da shi, sannan kuma ka kware da ilimin usulul fiqhi, ka san abin da ake nufi da dilalatul iqtiran, wato abin da hada shi da wani yana bayyana kazantar da shi. Kamar giya, randa Allah ya tashi haramta giya haramci na karshe sai ya hada ta da caca da tsafi da kuma ainihin haramcin giya din, sai a duba akwai wani sassauci da zai sa a halata maka tsafi, akwai wani sassauci da zai sa a halata maka bautar wani wanda ba Allah ba, to haka babu wani sassauci da zai sa a halata maka ainihin giya. To haka nan naman jaki bai halatta ka ci shi ba, to haka nan auren mut'a ma bai halatta ka ci shi ba. Dilalatul iqtiran kenan, gwama hukunce hukuncen biyu, to ɗaya na taimakawa ɗaya wajen ya tabbatar da hukuncin da ɗayan ya ɗauka. Kenan da ba ka yi son zuciya ka ce auren mut'a halal ne bayan wannan hadisin na ainihin Abu Talha, in kana kusa da wani ƙwararren malami na ilimin usulul fiqhi irin su al-Imam al-Gharnati ash-Shatibi ko irin su Ibn al-Qayyim ko irin su Ibn Hazm, abinda za su ce maka kenan yanzu kana son ka ce naman jaki ma halal ne. In ka ce aja naman jaki ai haram ne, sai ya ce to amma ai tunda ka halatta wannan ka halatta wancan ke. So su malamai na fiqhu a zamanancen mun so mu kwatanta muku kamar lauyoyi ne da kuma alƙalai, wato ba kai ne kake da kalmomin da zaka hukunta kanka da su ba, su ne suke da kalmomin da za su hukunta ka. Shi yasa kaji kullun na cewa in shari'a ta kama ka, musamman abokin shari'ar ka ya dauki lauya, kai ma ka dauki lauya, tare da cewa a shari'ar zamani ko da dan uwan rikicin ka bai dauki lauya ba ya kamata ka dauka, saboda magana da alƙalin ita kanta idan kai ba fagen ka bane to ba za ka iya ba. Haka nan masanin fiqhu da masanin ilimin usulul fiqhi yanzu-yanzun nan sai kai kuskure a cikin amsa da zaka bashi ko kuma a cikin wata budewar magana da zai maka, kai kuma sai ka ainihin rubuta kanka. Saboda haka masaniya dangane da yadda ake sarrafa hadisai guda biyu waɗanda a zahiri suke karo, nace a zahiri domin in kun fahimci bayani na da ne muku ajiya, ko ɗaya babu hadisin annabi kwaya ɗaya wanda yake karo da ɗan uwan shi, ko ɗaya babu. Duk sanda kaga haka ta faru, ɗayan abu biyu ne, ko dai yana faruwa daga hadisan ko dukkansu ba su inganta ba ko ɗaya bai inganta ba, to kaga anan magana wani ce take karo da ta wani, ko kuma magana annabi ce take karo da ta wani, to kaga anan ba karo bane hakikatan. Na biyu ko kuma hadisan sun inganta, matsala tana koma zuwa gare ka ne, kai kuma abinda zai ja maka rashin fahimtar shine na ɗaya ya zama kana da kusurul ba wajen lughar arabiyya. Shi yasa ake so ɗalibai su karanta harshen larabci su kware. Ina ƙara jaddada muku, ban ce ka kware a harshen larabci, ina nufin da ka zurfafa ka zake har ka wuce abin da kake bukata ba, a'a ka kware da harshen larabci gwargwadon yadda zaka iya wa shari'ar musulunci kyakkyawar fahimta. Ka karanta littafin Iqtida'us Siratal Mustaqim, Mukhalafat Ashabil Jahim, larabci kamar yadda muka yi bayani a wurare da dama a baya harshe ne na Alkur'ani da Sunna, to ka iya shi da gwargwadon yadda za ka yi wa shari'a kyakkyawar fahimta, wannan ya isar maka. Abinda ya shahu nahu da sarf da balaga da adab, idan Allah ya maka baiwa a cikin waɗannan, to in Allah ya so ka samu irin arabiyyar da ake magana ka samu ta taimaka maka wajen fahimta Alkur'ani. Na biyu ka kware da ilimin usulul fiqhi. Na uku ka kware da ilimin mustalahil hadith. Idan ka kware da ilimin mustalahil hadith, shi yana tabbatar maka da ingancin maganar annabi ne sallallahu alaihi wa sallam,
shi kuma ilimin usulul fiqh yana tabbatar maka da tabbacin ma'anar magana. Ma'anar magana, ina fata an gane. Littafin da na gabatar muku da shi jiya, littafin Malam Hijazi Abu Ishaq al-Huwaini, littafin Tanbihul Hajij mai mujalladi 6, ku karanta muqaddimar wannan littafin, za ku ga gamsasshen bayani dangane da wannan magana ta cewar ilimin mustalahil hadith zai taimaka maka wajen gane ingancin magana Annabi sallallahu alaihi wasallam. Ilimin usulul fiqh kuma zai taimaka maka wajen ka gane ainihin ma'anar magana. To ilimin usulul fiqh yana da wani ilimi wanda ba kanin shi bane, kuma hakika sun wuce a ce ma Hassan da Usaini kankan kan suke. Ko daya ilimin usulul fiqh bai fi shi ba, don bangaren shi ne shine ilimi na alqawaidul fiqhiyya. Mafi girman littafi da aka rubuta akan haka a cikin addinin musulunci shine littafin al-Imam Ibn Rajab al-Hanbali da kuma littafin al-Imam Ibn Abdissalam littafan al-qawaid. Daga baya malamai sun yi rubuce-rubuce, daga ƙarshe-ƙarshen nan malamin da ya rubutu rubutun shi yafi na kusan kowa kyau a cikin wannan zamanin shine Malam Nasiru Sa'adi, malamin ainihin Uthaymeen. Allah madaukakin sarki ya taimake mu. To sannan in ba ku manta ba, mun yi magana akan adh-dhabitur rabi', ka'ida ta hudu wadda ake bi wajen fahimta hadisan Annabi sallallahu alaihi wa sallama, ma'rifatun nasikh wal mansukh. Ka san hadisan da aka shafe, ka san kuma waɗanda suka shafe waɗancan shafaffu din, kuma ka san menene fuskar shafewar da dalilan shafewar. Sai dai a jiya na dauko muku wata magana mai ban sha'awa, amma mai yiwa kuma ta baka mamaki, daga babban masani al-Imam Ibn al-Qayyim a cikin littafin shi mai suna A'lamul Muwaqqi'ina ar-Rabbil Alamin. Ibn al-Qayyim yake cewa a kashin gaskiya saboda Allah babu hadisan Annabi sallallahu alaihi wa sallama a musulunci shafaffu guda 10, sai ya ce kai ko rabin 10 ma babu. Abinda wannan yake nuna maka, mafi yawancin hadisan Annabi da aka yi da'awar musu cewa sun shafe ko an shafe su, ko dai ka koma kan waccan ka'ida, ko dukkan su ba su inganta ba, ko ɗaya ya inganta ɗaya bai inganta ba, amma in dai har ya tabbata sun inganta, yana da wahala maganar nasikh wal mansukh ta zo. Amma akwai su ƴan kiris ne, kwaya uku zuwa kwaya hudu, haka shi yasa yace kai ko guda biyar ma ba su kai ba. Zaka gaskata wannan magana ta al-Imam Ibn al-Qayyim idan ka dauki muqaddimar littafin al-Itibar na al-Imam Abubakar al-Hazimi wanda nazo muku da shi jiya, da kuma can cikin littafin Adabuz Zifaf fi Sunnatil Mutahhara a inda yake magana akan haramcin zinare ga ɗaya mace wanda ya zama dan kunne aka lankwasa shi ya kewaya, ko kuma zobe ko warwaro ko wani abu wanda zai kewaye wuya ko hannu ko yatsa ko kafa, zaka samu gamsasshen bayani akan haka insha Allah ta'ala. Sa'annan na tattauna muku mas'ala dangane da ma'rifatu asbabi wurudil hadith, cewa hadisin Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama idan har ka ganshi so da dama yana da sababin da yasa Annabi ya fade shi. To in ka takura ma'anar shi, ko kuma ka fadada ma'anar shi akan wannan lafazin, to akwai matsala. Na buga muku misali da hadisi guda biyu, amma an ka koma ka dubi dalilin da yasa Annabi ya fadi wannan magana a wace munasaba ce, sai kaga ab ashe hadisin ga iya abin da yake nufi, bai kai fadin da kake neman ka bashi ba. To mun kumanta ba daga cikin ka'idojin nan guda 8, yanzu mun ci guda 5 kenan, saura ainihin wato guda 3. Waɗannan guda 3 su ne suke farawa da ainihin wato ka'idoji kamar haka, waɗanda zan zauna in tattauna su a yanzu insha Allah. Sai in ce adh-dhabitu sadis, ka'ida ta 6 daga cikin hanyoyin da ke taimaka maka kai wa hadisan Annabi kyakkyawar fahimta, ma'rifatu gharibil hadis, sanin kalmomin hadisi waɗanda suka zo waɗanda ba a saba jin su a cikin hadisi ba, ba a saba jin su a larabci ba. Wato ba fa cewa akai ba larabci ba ne, ku kiyaye, domin a ƙarƙashin wannan akwai wasu matattun hadisai da aka kaga waɗanda an jingina zuwa ga Annabi ba su inganta ba. Ya zo a cikin hadisin Bukhari da Muslim annabi sallallahu alaihi wa sallama ya faɗi hadisin cewa laysa minal birri siyamu fi safar, ba shi cikin biyayyar Allah mutum yayi azumi a halin ainihin tafiya. Abin da yasa annabi ya faɗi wannan, wannan hadisi ma bari in yi amfani da shi in ƙara fito muku da maganganu. Yanzu kai kaji ba biyayya Allah bane, saban Allah ne kai azumi a halin tafiya. To amma kuma Qur'ani ya halatta yin azumi a halin tafiya. Ina fata an gane. To yanzu in ka dubi wannan hadisi ya saba ma Qur'ani kenan, bai saba ma Qur'ani ba. Lil hadis sababu wurudin, akwai dalilin da yasa annabi ya ga hadisi, ya faɗi hadisi. Wani mutum ne annabi ya ganshi ya galabaita, gashi nan ya faɗi yana makyarkyata. Annabi ya ce lafiya, bai da lafiya ne ya akai? Aka ce a lafiya shi kalau, halin tafiya yake ciki kuma ya ɗauki azumi, ya kasa ci gaba da azumin, ya kasa tafiya kuma an yi ya karya yaki. Shine sai annabi ya ce laysa minal birri as-siyamu fi safar, ba shi cikin biyayyar Allah yin azumi a halin tafiya. To yanzu wannan irin azumin annabi yake nufi, kuma gawa kaga irin wannan azumin da zai galabaitar da kai, to ba biyayya Allah kake ba, saban Allah kake. To amma idan ba zai galabaitar da kai ba fa, to wannan kuma wa anta sumu khairul lakum, yin azumin shi ne yafi alheri. To kaga kenan yanzu wannan hadisin shi kanshi, inda zaka dauke shi kai ta yawo kana tashan mota da sauransu da watan azumi, kana wa'azi da shi cewa matafiya, annabi ya ce laysa minal birri as-siyamu fi safar, duk wanda ya dauki azumi ya karya, saboda annabi ya ce ba bin Allah bane yin azumi a halin tafiya. Sai ya ce ai akwai sababin da yasa annabi ya faɗi wannan hadisi, dan haka tsukakkiyar magana ce, tsukakken hani ne ga wanda azumi zai jikkata ko ya galabaita. Amma ga wanda yake da karfin yayi azumi, to babu laifi, kuma wannan yayi azumin shi ne fi alheri. Musamman ga hadisi sahihi, cikin sahihi Muslim daga sahabi Anas, Allah ya kara mishi yarda, a inda yake cewa mun yi tafiya a zamanin annabi sallallahu alaihi wa sallama, tare da annabi sallallahu alaihi wa sallama cikin mu wasu na yin azumi, wasu kuma suna shan ruwa. Masu azumi ba sa aibanta marasa azumi, marasa azumi kuma ba sa aibanta masu ainihin yin azumi. Kun ga yanzu wannan yana tabbatar mana da ashe kenan ya halatta ayi azumi a halin tafiya, ya halatta kuma a sauke azumi a halin tafiya. A ƙarƙashin wannan, duk lokacin da ka samu hadisi irin wannan, ka ji cewa akwai karo da wata aya ko kuma da wani hadisi ko da wani jijjige daga cikin jigajigai na dokokin shari'ar musulunci, to dan uwa ka natsu da kyau. Idan abin ya fi ƙarfinka, ka koma wurin ainihin masana, za su yi maka bayani insha Allah ta'ala. To mu dawo magana da muke. Annabi ƙwararren Balarabe ne sallallahu alaihi wa alihi sallama, dan har sai da ta kai suna tambaye shi malaka afsahana, ya akai ka fi mu fasaha? Yace gaskiya ne na fi ku fasaha, an haife ni cikin ku, amma kuma an tarbiyance ni a cikin kabilar su Halimatu Sa'adiyya, a ƙauye ko a daji, a inda na koyi larabci, ingantaccen larabci. To shine a ƙarƙashin wannan hadisi laysa minal birri siyamu fi safar, sai suka je suka kaga wani larabci, wai wani balarabe ya zo wanda yake larabci irin wanda ba wanda sahabbin da ke fahimta. Sai annabi sallallahu alaihi wa sallama, mutumin ainihin ya zo ya magana, shine sai annabi ya bada ansa, ya ce laysa min birri siyamu fi safar. Kun ji abin da na faɗa? Laysa min birri siyamu fi safar, wai sai annabi ya faɗi haka, amma shi balaraben wai haka su suke magana. To wannan bai inganta ba, wannan riwayan munkara ce. Wadda ta inganta ita ce laysa minal birr as-siyamu fi safar, amma cewa laysa min birr siyamu fi safar, wannan bai tabbata daga annabi sallallahu alaihi wa sallam. Wato ba za a kara wa annabi daraja da hadisan ƙarya ba, amma dai lallai annabi ya kware da larabci sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam. A ƙarƙashin wannan kwarewar, annabi yakan faɗi kalmomi masu yawa a cikin larabci waɗanda babu shakka larabawa ba su saba jinsu ba. To sakamakon irin wannan, sai malamai suka ga cewa kuskure ne su da suka san wannan fage na ilimin hadisi, suke ainihin wato amfani da kwarewarsu a cikin harshen larabci, su iya binciko menene annabi yake nufi da wannan, to kuskure ne su bar mutane suna ainihin wato kau da kai game da waɗannan hadisan, domin in kaga hadisi da bakuwar kalma kaji te maka nauyi ka kau da kai, mewa hadisin yana rike da wani jijjige daga cikin jigajidan dokokin shari'a, to kuma kuskure ne a barka kaje kana dubawa a cikin kamus, a cikin dictionary na Larabci. Na idan kalmar gama garin kalma ce, in ka duba ta a Larabci zaka iya samun ma'anarta, musamman malamai waɗanda suka yi rubuce-rubuce daga cikin malamai waɗanda suka daɗe da yin rubuce-rubucensu wanda lokacin Larabci bai samu kanshi a halin gurɓata a irin yadda yanzu Larabci ya samu kanshi ba, kamar littafin Al-Misbahul Munir. Al-Misbahul Munir littafi ne kamus na Larabci, amma so da dama yana ainihin wato yin kokarin fassara kalmomi da irin Larabci irin na da irin na Annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbai. Haka nan littafin As-Sihah na Al-Imam Al-Jauhari wanda Ar-Razi ya gutsuro daga cikin shi yayin Mukhtar As-Sihah, waɗannan suna taimakawa. Amma malaman hadisi tsarin da suka tabbatar a ilmance shi ne, duk lokacin da kake karatun hadisi kaga wata kalma ta kakare maka, to kayi kokari kaje ka duba ta a ɗaya daga cikin littattafai waɗanda suka tsara su littattafan sunan su kenan gharibul hadis, sai dai kowane malami da irin yadda ainihin yake rubuta nashi. Gharibul hadis suna nan da yawa. Al-Imamul Harwi yayi, Al-Imam Abu Ishaq Al-Harbi yayi, Ibn al-Labbad yayi, Az-Zamakhshari ya rubuta, Ibn al-Jawziya rubuta, Ibn Qutaybah ad-Dinawari ya rubuta, daga ƙarshe Al-Imam Ibn al-Asir yazo ya rubuta An-Nihayatu fi Gharib al-Hadith. Waɗannan littattafai da waɗannan malamai suka rubuta, sun rubuta su ne domin a tsari zaka zo malami yana karantar da kai, shi masani ne, yana karantar da kai Sahihul Bukhari, in aka zo wata kalma sai dan bugi cikin kai ce maka me ma'anar wannan kalmar, in ka ce baka sani ba sai gwada kuma ilimin ka ya ce to shikenan ga littattafai ta suka duba mana, sai sa ido sai ga ka dauko dictionary, to yanzu ya tabbatar kai kuskure, sai ce to kaga dama irin wannan kuskuren shi mutane suke, ga littafin da zaka duba duba. In ya duba ya gama anarta sai algata mala wannan littafi ne, sai ce ka gane, sai ce to duk lokacin da kake karatu na hadisi in wata kalma ta zo maka to kaga irin littattafan da malamai suke rubutawa. Idan a ƙasa ce wadda ana cikin wadata ta tattalin arziki da kuma wadata ta siyar da littattafai kamar Saudiya, kamar Saudiya nan ne kawai na sani zan iya bada shaida, amma an ƙasa ce da ake fama da talauci da ƙarancin littattafai kamar Najeriya, zan iya bada shaidar wannan. Idan ƙasa ce da ake fama da talauci amma ga littattafai kamar Sudan da Masar, waɗannan duk zan iya bada shaida. A irin waɗannan to ga yadda al'amari yake. Amma a ƙasar Saudi Arabia malamin ka sai faɗi sunayen littafan kaf sai ga ɗalibi ya rubuta, yana tashi sai ga yaje ya siyo su wajen guda 10 ko guda 15 sai kai su gida. To shikenan daga ran nan an bude mai wannan hanya. In ya dauki shekara 5 shekara 10 yana bincike a cikin ran da ya zama malami, ya iya aikin, ya san ka'idojin, kuma ga littafan yana da su. To duk wanda ka samu yana karatun hadisi a Najeriya sai wanda Allah ya kiyaye. Inda baka tambaye shi kai eh waye karantar da kai hadisi, ko waye, ku je ku bincike shi, sannan ya karantar da kai a bisa hasken ilimin hadisi, sannan kana da littattafan. Da wannan ne nake tsayawa nake muku ta'aliki, ku gane da a wasu salafiya ba za ta yiwu da zafin kai ba, dole sai ka haƙura ka je an koya maka, kuma dole sai ka samu wani yanki na rayuwarka ka haƙura da wasu abubuwa, a yini ne, a mako ne, a wata, a shekaru ne, sai ka ware wata rana, sai ka ware wasu ranaku, sai ka ware wasu makonni ko watanni ko shekaru, sannan za ka samu irin waɗannan abubuwan da muke magana. Sannan sai ka haƙura da jin daɗin jikinka, saboda sun ce la yustata'ul ilmu bi rahatil jasadi, ba za a iya samun ilimi da hutun jiki ba. sannan sai ka fitar da son kuɗi da kuma fifita ilimi din da siyar littafan, don littafan zaka siye su ne zuwa wani lokaci zaka ga ka sai abin da kake bukata, wannan ma yana daga cikin tarbiya, ka sai abin da kake bukata ko kuma ka sai iya abin da zaka iya siye, shikenan saura sai ka fawwala al'amari ga Allah. Waɗannan littafai kamar yadda ne ta muku ishara akan su tun tsawon lokaci jama'a, manyan malamai sun yi rubuce-rubucen nan, kuma kamar yadda nake baiwa sauran jama'a masu saurare haƙuri shine waɗannan littafan ina gabatar da su ne, ina kuma ainihin nuna su ga jama'a, Allah ne shaida, ba dan aje a Darul Hadisi wai muna da littafai ba, yo me muke da shi, sai dan ɗaliban da muke karantarwa muna koya musu irin tafarkin da ake bi, iyakacin ta kenan, masu saurare su su ji, amma ɗaliban ilimi su san banda ji kawai, banda ka'idojin ko to ga kuma in ranar buƙatar aikata ka'idojin ta zo ga su. Wannan littafi Gharibul Hadis na al-Imam Abu Ishaq al-Harbi wanda ya rasu hijira na da 280 da ainihin 5 almajirin Imam Ahmad ne, yana ɗaya daga cikin shahararrun littafai a wannan fage. Sannan sai Gharibul Hadis na al-Imam Ibn Qutaybah ad-Dinawi, wannan malamin ƙwararre ne a wannan fage. To sannan sai kuma littafin Al-Gharibul Musannaf, Al-Gharibul Musannaf na al-Imam Abu Ubaidin Al-Qasim ibn Sallam wanda ainihin ya rasu hijira annabi na da 224. Waɗannan malaman idan kuka natsu da kyau za ku ga suna daga cikin farko-farkon waɗanda suka fara rubuce-rubuce akan wannan nahiya. To abin da yake faruwa malamai ne na hadisi amma sai suka zage game da binciken harshen Larabci, amma sun zage ne saboda su yi wa hadisan annabi hidima, don haka da suka kware game da harkar Larabci sai ainihin suka dawo suna fassara hadisan manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallama. Da tafiya ta tafiya aka zo aka fara samun malamai irin su Abdurrahman ibn al-Jawzi, shi ma gashi ya rubuta littafin ainihin Gharibul Hadis. Wannan littafin nashi hakikanin al'amari ya yi ƙoƙarin ya tattaro abubuwan da waɗannan guda uku suka ainihin rubuta, sannan shi kuma ya ƙara, kuma ya yi ƙoƙari wajen yin haka, ba abin da za mu ce da shi sai dai Allah maɗaukakin sarki ya yi mishi sakamako na alkhairi. Sannan sai kuma aka zo aka samu wannan malami wanda ya zo dab da shi Ibn al-Jawzi ɗin kamar yadda ya faɗi, shi kuwa wannan malami malayin al-Madini wato Abu Musa Muhammadu ɗan Umar al-Madini, shi da ya tashi sai ya yi al-Mughifu fi gharibayyil Qur'ani wal Hadis, wato hatta Qur'ani shi sai da ya biya ɗibo kalmomin da suke gharibai ne, ba a faya jinsu a Larabci ga magariba, ya zo ya fassara tare da ainihin hadisai. Don haka littafin nashi ya kasance a cikin ainihin mujalladi biyu ne. Sannan sai Ibn al-Labbad, al-Imam Ibn al-Labbad shi ko cewa ya al-Mujarrad li lughatil Hadis, wato wannan littafin tsantsa ya waro kalmomi ne waɗanda suka zo a cikin hadisi, ya biya fassara su, shi kuma ya rasu hijira annabi na da shekara 629. Ibn al-Labbad rigiji gabji, sai manya Ibn Fari su al-Imam Zamakhshari, shi kuwa Zamakhshari shi sai da ya nemi ma ya naɗa kanshi kamar wani professor ne shi a harshen Larabci, lallai Zamakhshari ya ƙware da harshen Larabci, amma ina so in sanar da duk mai kallo na da saurare na da wanda duk zai kalle ni ya saurare ni, Zamakhshari ya ƙware da harshen Larabci ne dan yayi wa da'awar shi da aqidar shi ta mu'tazilanci hidima, domin ba mu'tazile ne, amma mu'tazilancin ba irin na baƙaƙen jahilan mu'tazilawa ƴan kalakato ba, mu'tazilanci na kannisimi, shi yasa waɗanda ba su sani ba Zamakhshari yana ruɗar su musamman ta hanyar rubuce-rubucen shi na ainihin harshen Larabci. Yana da littafi al-Asas fi qawa'id al-lughah al-arabiyya ko makamantan haka, wannan littafin kamar kamus ne na harshen Larabci. Yana da littafai al-ahaj an-nahawiyya, ma'ana ka'idojin nahawu ne da sarf. Yana da littafi a bangaren tafsiri al-kashaf wanda da ya gama rubutawa yayin tafsirin kirari yana cewa inna tafasira fi dunya bila adadi wa laysa fiha la amri mithlu kashafi in kunta tabghi al-huda falzam qira'atahu fal jahlu kadda'i wal kashafu kashafi. Yace tafsiran duniya ban rage ko daya ba, ba wanda yake kaman nawa. Yace in dai shiriya kake nema to ka lazimci karatun shi domin ita cuta a fal jahlu kadda'i, shi jahilci kamar cuta ce. Wal kashafu littafi na kuma kashaf kashafi shi kuma kaman mai waraka ne ga wannan cutar. Duk wannan kirarin da yayi bai boye wa malamai ba, ko Mr. Al-Zarate sai da malamai suka ainihin zakulo shi, suka zauna ma abu na farko ma da suka yi sai suka sa rariyar ilimi, suka tace duk mu'tazilancin da ke cikin ainihin tafsirin nashi. Kaga tafsirin nashi al-kashafu an haqa'iq at-tanzili wa 'uyud at-ta'wil fi wujuh at-ta'wil. Kashi nan malamai suka tashi sai aka zauna aka rubuta littattafai waɗanda waɗannan littattafai aka yi kokarin cire mu'tazilancin da ke ciki aka bayyana, sannan sai aka koma ana buga su tare. Gashi al-insaf fi ma tadammanahu al-kashafu min al-i'tizal, wai adalci game da mu'tazilanci aqida qala qatu dake cikin wannan tafsiri. Malamin da yayi wannan sunan shi al-Imam Nasiruddin Ahmad ibn Muhammad ibn al-Munir al-Iskandari al-Maliki. Gashi ana buga su ne tare, sai a buga wannan a sama, sai a buga ainihin wannan a ƙasa. Idan shi wannan yayi duk abin da ya na mu'tazilanci, wannan kuma a ƙasa sai ya zo ainihin sai yayi ta fadi, ta fadin cewa wannan abin da ya ainihin wato rubuta mu'tazilanci ne kaza kaza, ya ta kawo dalilai. Akwai wata muqaddima da nake yi wadda kai kama da wannan dangane da littafin tafsiri a cikin karatun da muke na tsakanin azhar da al'asr. Yana da kyau indai kai dalibin ilimi ne ko da baka samun dama halarta ka samu kasusuwan ka bibiya. Ina ta dibo littafin tafsirai ne, ina tattauna su daya bayan daya dangane da kimar su ta wajen aqida. Ban zo kan zamakshari ba tukuna, sai ina tsammanin karatu na gaba ko kuma wanda zamu a mako mai zuwa duk zamu zo mu tattauna irin wannan. Zaka ga zamakshari yana da munanan maganganuwan lokacin akan matan Annabi sallallahu alaihi wa sallam, har sai ka zaci wannan ko dan shi'a ne, a'a ba dan shi'a bane, sai dai makwabcin su ne, ba mu'tazali. Ina fata an gane. Zaka same shi yana da munanan maganganu dangane da abubuwan da suka shafi sunaye da sifofin Allah ko kuma aqidoji kamar bai yarda da cewa za a ga Allah a ranar lahira ba, yana inkari, yana ta'awilin dukkanin ayoyin da suka zo akan haka. Sannan dangane da sifofin Allah kuwa, to shi kwararre ne akan wucewa gaba dangane da ta'awilin su. To kaga dan uwa, in ka fahimci haka game da zamakshari, kenan aqidar shi za ta zo ta tasiri akan hadisan da zai fassara. To dan haka wannan littafin nashi da yayi shi ma ya kwarzanta shi, ya sanya mishi al-fa'iq fi gharib al-hadith, wai wanda yafi na kowa al-fa'iq, shi nashi na kowa yafi fa al-fa'iq, wannan kuma al-kashaf wa laysa fi hala amri mithlu kashafi. Yace inna tafasira fi dunya bila adadi wa laysa fi hala amri mithlu kashafi, yace duk tafsiran duniya kaf bai rage ko kwa daya ba, duk rashin iyakar ba wanda ya kai nawa. Nan kuma da yazo yin wannan littafin gashi na gharibul hadith, sai kuma yace al-fa'iq, wato nashi yafi na kowa. Kaga dai in dai ka fahimci irin aqidar zamakshari, to ba za ka rudu da duk wannan maganganu da yake yi ba. Saboda haka gaskiya, saboda Allah, ga malamai kwararru waɗanda suka yi zurfi a cikin ilimin hadisi da larabci da fiqhu da tauhidi da kuma iya tantance abubuwa na mu'tazilawa, to wannan littafin zai iya zama madogara. Amma ga ɗaliban ilimi, to wannan littafin abin kyama ne, domin zai iya kai su ya baro su. Wannan yana daga cikin dalilan da suka sa nake ɗauko waɗannan bayanan ina yi mana. ba don komai ba, saboda kar ka ga littafi a makarantar sa Albani, ka dauka duk littafin da ke makarantar sa Albani karbabbe ne, ingantacce ne, an tara littattafai ne na bincike. To shine kuma yanzu akai zaman koyar da ilimin bincike din, ake haskaka maka wanne ne zai zama madogara, wanne ne ba zai zama maka madogara ba. To ƙarshen tika-tika kik, sai al-Imamu Majduddin al-Mubarak ibn Muhammad al-Jazari ibn al-Afir, shi kuwa da ya tashi sai ya rubuta littafin An-Nihayatu fi Gharib al-Hadith wal-Athar. Shi ya zo ƙarshe-ƙarshe daga baya-bayan waɗancan malamai, don haka shi da ya tashi sai ya ce wa littafin shi An-Nihaya, wato nashi ne ƙarshen tika-tika-tik. Shi kuma isharar da yake yi, to in dai har zuwa zamanin shi ne, to gaskiya saboda Allah ya gama rubuta duk abin da ya kamata a ce ya rubuta a cikin ainihin wato wannan littafin nashi. Gaskiya ne ya yi ƙoƙari, domin ya tattaro littattafan malaman nan da suka gabata, sannan kuma malami ne wanda Allah ya mai zurfin ilimi game da sunnar Annabi sallallahu alaihi wa sallama, ya san hadisai, ya san asarai, ya tattara littafai, ya yi wannan aiki ala ilmin wa basira, sannan kuma da kayan aiki. To amma Bahaushe ya ce mutum tara yake bai cika goma ba, shi kanshi daga baya-baya sai aka samu wani matashi ma wanda bai wuce shekara 30 da wani abu ba, matashin ma yana nan da ranshi, sai ya zauna da ya karanta littafin kaf, sai ya zo sai ya mishi istidraki. Na taba zuwa muku da istidrakin, yana cewa ga abubuwan da Ibn al-Asir ma ya kamata a ce ya shigar da su tun zamanin nashi ma bai shigar ba. To amma dama shi ba yayi ne don kura ba, amma da shi abin da yake gani, to in dai waɗannan ne littafan da ake hujja da su har zuwa zamanin nan, to ya tattara su ya cusa a cikin nashi, sannan kuma ya bi duk iya abin da yake gani zai bi, ya gama tattara ya fassara, don haka sai ya kirayi littafin shi ainihin An-Nihaya. To gaskiyar lamari, ina nasiha zuwa ga waɗanda suke karambani dangane da hadisan Annabi sallallahu alaihi wa sallama, suke neman su fassara su ba a bisa fassarar da malaman sunna suka bi ba, su ji tsoron Allah. Idan zaka fassara hadisi, ka fara duban kanka tukuna, shin wai ka koyi ilimin ko kuwa haye kai? Wannan zai taimake ka kware da gaske. Karka lura da waɗanda suka kewaye ka su ne maka kabbara suna zuguguta ka. Karka dubi cewa ka yi degree ko masters ko PhD a cikin harshen Larabci. Karka damu da cewa kai fa kai ne wani. Ka tsaya ka duba, ka zauna ka koyi ilimi irin wannan malaman sun dora ka akan littattafai. Allah madaukakin sarki ya tsare mu daga dukkanin abin da yake zamu afka cikin karambani wanda zai kai mu zuwa ga halaka. Jama'a, wannan ita ce ka'ida ta shida, ita ce karka sake ka fassara hadisin Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam dangane da wata bakuwar kalma sai a cikin littattafan da ake dogara da su wajen fassarawa, littattafan gharibul hadis. Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, Allah ya gafarta mai, shi kanshi ya rubuta wani littafi dan takaitacce gashi a hannuna mai suna Tafsir Gharibul Hadis Murattaban ala al-Huruf, shi kuma sai rinka jerantowa dangane da yadda ainihin wato huruf suke, yana bi yana ainihin wato fassara waɗannan ainihin kalmomi. To babu shakka dai yana da kyau a samu waɗannan littafan wajen yin wannan aikin tukuna. In kuma baka samu ba, malantar da suka nada ka sai ka ce in dai da gaske ne su kai ka kasiyo littattafai waɗanda za ka yi aiki da su, in ka iya aikin kenan. Sannan kamar yadda nake faɗi, ka je ka koyi aikin, kana da kayan aikin, kana da lokacin ka yi aikin, kana kuma iya yin aikin a aikace, dan akwai abin da mutane da yawa sun koya, zai ce maka san da yake 200 level an koya musu kaza, san da yake first degree an koya musu kaza, amma tun daga lokacin ya bar abin bai kware ba. So kaga ganganci ne, kuma yanzu ka zo ka samu kanka fi maidanil amal, a fagen aiki da tabbakawa, ka je kana ainihin shiga cikin abin ba tare da ka kware wajen aikata shi ba. Allah madaukakin sarki ya taimaka. Adhabit as-sabi, ka'ida ta bakwai ita ce fahmu sunna kama fahimaha sahabatu rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, wato ka fahimci sunna Annabi kamar yadda sahabban manzon Allah suka fahimce ta. A ƙarƙashin wannan ka'idar abinda take nufi ita ce, su sahabbai dinnan sune suka zauna a gaban Annabi sallallahu alaihi wa sallama suka koyi ingantaccen karatu. To yaya suka fahimci sunna kaza? Ya suka fahimci aiki kaza? To wannan irin fahimtar kar ka wuce ta. Idan ka wuce ta, bid'a za ta zo. Kun tuna misalin da ne muku dangane da sallar walaha? Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya taba yin ta a shi kadai, ya kuma yi ta a jami'i. Sallar walaha, sallah ta ainihin roƙon ruwa, sallah ta kisfewar rana, duk waɗannan sallolin Annabi ya yi su a jami'i na filfili ne. Sallar dare Annabi ya yi ta a shi kadai, kuma ya yi ta da jami'in jama'a. Amma tahiyatul masjidi ba a ruwaito Annabi ya taba yin ta a jami'i ba, kuma ba a taba samun sahabbai sun yi ta a jami'i ba. To don haka, ko da ike ga wasu na filfili waɗanda an samu Annabi da sahabbai sun yi su a jami'i, to kar kai kiyasi ka je kana yin tahiyatul masjidi a jami'i. Ka shigo masallaci, ya shigo jami'i, kowa ya shigo masallaci, ka shigo, kowa ya salla shi kadai. Kar ku haɗu ku ce bari ku yi jami'i saboda ai ga hadisan falalar jami'i. Shin akwai wani sahabi da ya fahimta irin wannan da kai? Babu. To tunda babu, to kar kai. To wannan maganar tana da matukar muhimmanci kwarai da gaske, domin su sahabbai din suna auna abubuwan da Annabi ya karantar da su su tsaya a kai, abinda kuma Annabi bai karantar da su ba sallallahu alaihi wa sallama. To ba sa ainihin yin zarbabi wajen su wuce Annabi sallallahu alaihi wa sallama da ainihin wato fahimta. To kaga anan akwai wani babban aiki a fakaice a karkashin wannan. Kun san aikin shine kenan, a kowace matsala in kai bincike game da sunnar Annabi, sai kuma ka koma ka bincika yaya aikin sahabbai yake. To kun ji inda aikin yake a fakaice. Malamai daga cikin waɗanda su gabata sun yi aikin tattara riwayoyi da fatoyi da ayyukan sahabbai da tabi'ai da makamantansu. Malamin da ya fi bayyana a zuwa yanzu shine al-Imam Abdurrazzaq As-San'ani, mai littafin al-Musannaf, da al-Imam Abubakar ibn Abi Shayba, mai littafin ainihin al-Musannaf. Waɗannan littattafai tare da cewa suna ruwaito hadisai ƴan kaɗan daga Annabi sallallahu alaihi wa sallama, amma su sun faye ba da muhimmancin ruwaito ayyukan sahabban Annabi sallallahu alaihi wa sallama. Abinda ne wa malamai kenan a fadar sarki da muka je za mu zauna da su, amma da yake dukkansu jahilai ne, wato kifa ɗaya kwala jahilan ma, sai jahilcinsu ya bayyana. Musamman ɗaya daga cikinsu har yake cewa to ai Musannaf ba shi daga cikin kutubu sita. Sai na ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, ba su daga cikin sita siha. Wato matsala ita ce, mun zo muna yin sallar juma'a kafin zawali. To abinda ni na so in nuna musu da a ce suna da ilimi, shi sarki kan ba a magana shi, ku rabu da shi, shi kwangilar shi suka ɗauko, bai ma san abinda ake magana mishi. Su ake magana waɗannan takadaran, da a ce malamai ne na gaskiya, to da abinda ni musu da sai su yi shiru na buɗe hadisan Bukhari da Muslim na karanta musu, gashi Annabi yana yin sallar juma'a kafin zawali. Sai kuma na buɗe na karanta musu, ga sahabbai suna yi. To da masu ilimi ne, da malamai ne, to da sai su ja baki su shiru, sai su ce gaskiya abin nan ya tabbata. Domin na daga cikin ma'aunin da ake gane wannan abin ya tabbata daga Annabi sallallahu alaihi wa sallama, bayan an gan shi ya zo a cikin hadisai marfu'ai sahihai, sai a ce menene aikin sahabbai game da haka? Ko sahabbai suna yi, ko sahabbai sun ci gaba da yi bayan Annabi sallallahu alaihi wa sallama? Kusa ta gaba da nake nufin cewa jahilai ne dukkaninsu a wurin, suna hujja cewa su malikawa ne. Wata ka'ida ce cikin ka'idojin malikiya nan ma na aikata musu, ita ce mai amalus sahabi. Amalus sahabi, aikin sahabi na ɗaya daga cikin dalilai guda 17 waɗanda yake malikawa suka tafi akan cewa yana zama hujja, ko da ba a samo daga Annabi ba, balle an samu abinda sahabi ya aikata, Annabi ya aikata. Malikiya sai suka ce nan kam in irin haka ta faru shikenan lallai ne a sallama. To an ce maka ga annabi yayi a cikin Bukhari da Muslim, sai kuma aka bude maka al-musannaf, to wancan daƙiƙi mai rawani kamar bindin raƙumi wai sai duba sai ce to ai shi musannaf ma ba ya daga cikin sittah sahihu, ba abin da ya dace da shi a wurin sai a dalla mishi mai Allah ya kuwa. Saboda faɗin kalmar sittah sahihu ita kanta ta tabbatar da cewa bakin jahili ne. Dai kenan. Na biyu, bayyana wannan magana kuma ta tabbatar da cewa bai taɓa yin karatu ba gaba ɗaya na ilimin hadisi, cewar yaya za a yi hujja da al-musannaf ai baya cikin sittah sahihu, to shi kuma Bukhari shine sittah sahihu na farko, me yasa da aka yi maka baka yadda ba? To daga nan ne za ku gane mutanen nan sun bata saboda son zuciya. Fama rabihat tijaratuhum kuma kanu muhtadin, wallahi saboda na san ana ɗauka, da kuma ya zama in gaya musu irin manhajinmu, kuma kasar zai yawo ko ina, yana nan yanzu akan internet, akan YouTube, ko ina bugo mini waya ake ana cewa ka gaskiya wannan abin da ya faru ya zubar da mutuncin Zaria, ya nuna Zaria da ake cewa binnin ilimi ba binnin ilimi bane. Wallahi wani ɗalibin ilimin hadisi a makarantar Darul Hadith al-Khairiyya dake Makka, kuma lecturer ne a yanzu, ya taba zuwa ya ziyarce mu har nan garin, ya ziyarci Gusau. Asalin shi Bahaushe ne amma baya jin Hausa, tunda iyayen shi ma a Makka aka haife su. Lokacin da yazo ba kuma ta ba a masallacin Maguma muka je muka taru, aka ainihin abin nan aka tattauna da shi. Wallahi da ya gani sai sa waɗanda suke jin Hausa suka bayyana mishi, sai bugo sai ce wallahi hankalin shi ya tashi, yanzu jahilci ya kaiwa waɗannan malaman ba an. Sai na ce mishi daya shine shugaban kungiyar Izala na Zaria, daya yana daga cikin kwamitin fatawa ma na Najeriya, sai ce la haula wala quwwata illa billah. Wallahi sun zubar da kansu ne gaba ɗaya, don ni na san tarihi zai aji abin, tarihi zai aji abin. Jahilcinsu ya bayyana cewa gaba ɗaya a shimalan saniya kuma bai san komai game da ilimin hadisi ba. Ina ma da zai kwantar da kanshi idan ɗanshi Abdulrahman da yake karatu a jami'ar Islamiyya, in shi ɗin yana ba da hankali ya iya karatun hadisin ya dawo ya koya wa uban, wallahi da abin zai tsama. Amma wannan abin kunya ne ya yi wa gidan, sannan abin kunya ne ya yi wa ainihin tarihin mutanen Zaria. Mafi girman kunya shine a ce kungiyar Izala ta ɗauki daƙiƙi irin wannan, baƙin jahili irin wannan, ta saka shi ne a gaba a wajen shugabancinta. To wannan yana nuna mustaqbal game da sunna a cikin kungiyar Izala akwai fitina a ciki. Ɗaya kenan. Idan ya zama kamar irin baban Tinisu Sharu Sale, wanda Sharu Sale fiye da shekaru 40 da suka wuce ya iya karatun hadisi ya koya, ya zama zai ɗauko wannan ya sa a cikin kwamitin fatawa, to in ma Sharu Sale bai san baban Tina ba, in ma Sharu Sale ya sani amma kuma ya sa son zuciya, domin bai halatta wannan a saka shi koda a cikin kwamiti na karantar da 'yan Islamiyya 40 hadis ba, balle a ce kwamitin fatawa. Wannan abun kunya ne suka bayyana wallahi. Mu kuma wallahi izza ce ta samu sunna, domin na farko alhamdulillah ba ma shakkar ko ina aje a gabatar da zaman ba wanda ya isa yace ka amma Albani bai yi bayani na ilimi ba, ƙarya kake, kowa ya karantar da kai hadisi. Ga abubuwan na fara fito maka da su. Na biyu, duk inda aka je za a ga a wai waɗannan su ne ake kira su wane, kamar bayyana tasha sunna ne a kan nalsal akan dish, sai ta tona asirin da yawa daga waɗanda ake jin a wannan wai shine wani dama, gashi nan ko na hawo babu a cikin karatun shi da yake, ko dan ba wasali ne, wato sai da wasali yake iya karatu ne, wani da muke jin shi shine kaza. To haka wannan kasadin abin da ya bayyana kenan, waɗannan su ne shugabannin kungiya, yanzu waɗannan ne suke ja da wannan mutumin, waɗannan to menene su? Saboda haka hakikanin al'amari abin da muke faɗi shine gaskiya, saboda Allah abun kunya ne a ce kungiya kamar kungiyar Izala ta bar irin waɗannan shedanun masu son zuciya, musamman yanzu da kungiyar ta hade suka fito suna da awa cewa su fa sun dawo suna da awa ne daidai da manhajin salaf. To gaskiya dole ne ku yi check and balance, akwai waɗanda sai kun cire su, akwai waɗanda sai kun dakatar da su, akwai waɗanda sai kun je kun sa su ana koya musu karatun hadisi tun daga baiƙuniya. Amma in ba haka ba, babu shakka to za a rinka samun cifka da warwara irin wannan, domin gaskiyar lamari jahilci ya bayyana ƙarara, kuma wallahi daga ƙarshe ni na tausaya musu. Amma na yi matuƙar farin ciki domin sunna annabi ta samu izza. Na ɗaya dai, kamar yadda na ce, mun tattauna a iya ɗan lokacin da aka yadda aka bamu, amma mun yi magana ta ilimi wadda ba ma shakka wallahi ko ranar lahira a sake review magana ba ma shakkarta. Amma su ma ina fatan su ce ba sa shakka ko ranar lahira a sake review ta. Amma ni dai abubuwan duk da na faɗi na shirya ranar lahira Allah ya sake tuntuɓa ta a kansu. Ɗaya kenan. Na biyu, mafi abin da za ka ce mutanen nan sun samu kansu a ciki shine wai wannan matsalar ita ce ta damu matsalar mutanen Zariya ko kuwa matsalar 'yan Shi'a. To amma da'awa a Zariya da'awa ce kabaliya, dukkan Sani Yakubu da Babantina 'yan cikin Zariya ne. To takaicin kullun da ke damunsu me yasa sai wani ɗan sabon gari wanda uban shi ɗan cirani ne a wurin sarki ya sake maimaitawa, me yasa wai shi ne ake jin? Don haka kullun ba wanda ya basu, ba wanda ya tare musu gaba sai wannan ɗan sabon gari. Na'am, ɗan sabon gari ne, sai dai kuma alhamdulillah muna so a kawo ƙwaya ɗaya daga cikin waɗanda suka yadda da shi ɗan cikin city ɗin wanda zai iya karantar da sunna. Wannan sharrin da su Babantina da su Malam Sani Yakubu suka dasa a cikin garin Zariya yau ya zama babbar musiba ga dukkan ahli sunna a cikin garin Zariya. Saboda na ɗaya, yanzu ahli sunna diminution suke yi, ƙasa suke yi, 'yan Shi'a kuma ƙarfi suke yi. Me yasa? To sunnar dai in ma a karantar da ita a bisa ilimi, ita ce kawai za ta iya darkake Shi'a da rashin kunyar Shi'a. In ma a karantar da ita a bisa jahilci irin na Sani Yakubu, to in kuma aka yi haka, to shikenan bid'a za ta ƙarfafi kuma ta ƙarfi. To duk wanda ya taso daga cikin matasa ga su nan burjik a cikin Zariya suna son karantarwa, sai a je a samu kanin uban shi ko kuma a je a samu kakar shi, sai a amfani da dangantaka, ai a anguwa ka za ka auro uwar shi, ai liman wane shine ya daura auren kakar shi, sai a je sai a zaunar da shi cikin datta sai a ce ka a sake jin shi. Isu isu ahli sunna abin da suke wa ƴaƴansu kenan a cikin Zariya. Saboda haka bayan kwana biyu sai a ce to in ma aiki yake nema, za a neman mashi aiki a ABU, za a neman mai aiki a jama'atu, ko kuma a tafi da shi Kaduna sai a neman mai aiki, shi kenan. Don haka ga cikin garin Zariya ɗin nan, ku je ku bincika matasa nawa ne suke da ilimi, Allah kaɗai ya san iyakarsu, amma guda nawa ne aka saka musu mara suke karatu na ilimi, guda nawa ne aka mara musu baya. Idan yanzu aka ce za a zakulo masu ilimi a cikin Zariya matasa kawai, ina tabbatar maka da cewa za ka yi mamaki cewa akwai waɗannan a cikin gari, akwai su, amma an yi amfani da irin waɗannan abubuwan duk an yi suppressing dinsu, an daddanne su, an yi amfani da wannan abubuwan an tsintsince su, wasu an kai su Abuja aiki, wasu an kai su Kaduna, wasu suna wasu local government an wawwatsa su. Saboda me? Saboda a ci gaba da yin izala irin ta gargajiya wadda su Sani Yakubu suka tsara. Wannan sharri ne ga dukkan ahli sunna, amma mafi girman sharrin shi ne ga 'yan uwanmu ahli sunna na cikin Zariya. Na ɗaya kenan. Na biyu, sharri da ya taimaka ko wannan ya taimaka wa ya biyo baya, a da 'yan Shi'a ba su da ƙarfi a cikin garin Zariya, wannan shi ya ja zazzaki dole ya zama mishi ya fi aminci ya fita daga cikin gari ya koma waje, shi yasa kaga ya fito waje. To amma a yanzu har an samu wasu tsirarin 'yan Shi'a waɗanda yau daga cikin irin waɗannan matasa da suka jajirce ɗaya biyu za su karantar da sunna, har 'yan Shi'a suna haddada su suna gargadin su suna jan kunnan su za su kashe su. Abinda zaka ce yaushe da awar shi'a ta taso har take cewa za ta kashe dan sunna a cikin garin Zaria, sai dan an yi suppressing an danne yan sunna din da karfin mu kannan ubanka ne, mu yayyan ubanka ne, mu ne suwa ne. Shi yasa so da dama yan cikin gari din sun yi magana yadda da awa take, sai in ce a'a, in dai kuna nan akan irin wannan tafarki na mu ne kannan ubanka, mu ne yayyan wanka, mu ne yayyan kaza, mu ne muka daura auren kanin uwarka, to ba za a taba yada sunna ba. Ku ji wannan da kyau. Da haka duk wanda yake dan cikin garin Zaria ne dake saurare na a yanzu, ya gwada waɗannan abubuwan da na faɗi gaskiya ne ko ba gaskiya ba. Matasa nawa ne a cikin garin waɗanda suke da ilimi suna nan zankame? Matasa nawa ne dake da ilimin aka tarwatsa su aka watsa su ko aka danne su? Dan haka waɗanda suke motsin duka-duka, ka je ka bincika a cikin Zaria din, ba su wuce kwaya biyar ba in ma sun kai, ba su wuce kwaya biyar ba in ma sun kai. Su kuma din ana nan har yanzu ana kokarin su ma sai an danne su, sai an danne su, sai an danne su. Ana yin wannan da sunan da'awa ta sunna. Su kuma yan shi'a fa su ba su da kannan uwa ne? Su ba su da kannan uba ne a cikin gari? A'a, su kuma babu wanda zai je ya ce musu su daina abin da suke yi. Saboda haka ina son ku tsaya da kyau ahlus sunna, ku ji wannan maganar kuma ku fahimce ta, ku manta da cewa daga bakin albani ta fito, ku dube ta tukuna haka ne ko ba haka ba. Su yan daliban ahlus sunna ga su da ilimi, ga su da kwarewa, ga su da jajircewa, amma an sa karfin ni ne kazanka an danne shi daina magana. Su kuma yan shi'a su ci gaba da yada barna da duk abin da suke, su kuma ba wanda zai musu magana. Wannan sharri ne ga da'awa ahlus sunna musamman a cikin garin Zaria. To duk wannan yana bayyana daga aikin waɗannan mutanen. To wai kuma shine suke ganin, to wai ya za a yi duk inda ka kewaya yanzu a Najeriya, ba Najeriya ba, duk inda ka kewaya yanzu a duniya, in ka ce daga Najeriya kake, sai ka ji an ce ma ka san albani. Yanzu ran nan wani commissioner ne na kwallo suka dawo daga kasar nan Ethiopia da aka yi, wallahi sai bugo min waya, yace wallahi a filin kwallo ne suka hadu da wani, yana cewa daga Najeriya yake, kawai sai ya kira shi yace don Allah ya san wani gari Zaria, sai yace daga Zaria yake, sai yace don Allah ka san albani, sai yace mishi kwarai da gaske, yace dan uwana ne, yace kai dan, yace shikenan, yace gaba ɗaya sai bar activities na kallon kwallon da sauran abubuwa, gaba ɗaya abin da ya dame shi kawai shine yazo ya ji labarin albani a wuri a kasar Ethiopia. Wannan shine yake damun su, wai suna ganin wai garin Zaria ta su ce, to ya za a ce wai wani bako, yo ai ni ba bako bane, ba shegen da yafi ni halacci a garin nan, ni ba bako bane, ba wanda yafi ni halacci a garin nan. Wa walidun wa ma walada la uqsimu bi hadha al balad wa anta hillun bi hadha al balad, ana hillun bi hadha al balad, ni dan garin nan ne gaba da baya. Abinda zai kore ni daga garin nan shine idza zulzilatil ardu zilzalaha, da zata zalzala kowa. So ma'anar cewa wai ya za a yi wani wanda ba dan Zaria ba, wani wanda ba dan Zaria ba, yo ku kun nuna mana cewa sai dan Zaria ne wanda yake da kudi kawai, ga arne kun dauka kun ba sarauta, bakin arne kafiri mashayin giya da cin kare da alade kun dauka kun ba sarautar da ake ba musulmi, waliyan Allah kun dauka kun ba arne, to menene menene har ku kuna kimanta Zaria ne? Kudi ne kawai, kowa ya je ya samu kudi kawai za ku yi mu'amala da shi. Duk wannan abin na ni ma da ina saka musu kudi da tuni an yi abin da aka yi, amma ni hadisi zan safar muku da sunna Annabi sallallahu alaihi wasallam. So da haka jama'a musulmi kun ji wannan, dan haka gaskiya saboda Allah wajibi ne jama'a mu tsaya mu san menene tafarkin malamai dangane da fahimtar sunna. Dan haka babban abin da nake so ka lura da shi anan shine littafin al-musannaf na Ibn Abi Shayba, wani salo ne da malamai suka dauka wajen rubutu. Ina fatan ka samu wannan littafin wanda yanzu haka muna kan karanta shi da ainihin fassara shi da sharhin shi a wannan makarantar, Tadwinus Sunnatin Nabawiyya Nash'atuhu wa Tatawwuruhu min al-Qarn al-Awwal ila Nihayat al-Qarn al-Tasi' al-Hijri. Zaka gaga musassun bayanai game da waɗannan irin littattafai da kuma ma'anonin su. da kuma minhajul muhaddisin al'amma na professor Nuruddin Itar, Allah ya saka mishi da alheri, da kuma littafin babban malami professor Akram Diya al-Umari, professor Akram Diya al-Umari mai suna buhufun fi tarihi sunnati al-mushrifa ko al-musharrafa. Wannan hakikanin al'amari za su taimaka maka wajen kai wa littafai din kyakkyawan sani. Wayan an ce littafin musannaf mai ake nufi, in an ce littafin mu'jam mai ake nufi, in an ce littafin zawaid mai ake nufi, in an ce kutubul atraf mai ake nufi, to in an ce littafan sunan mai ake nufi da littafan siha, shin wai akwai ma wasu littafai da ake kira sittah siha? Sittah siha kalma ce ta jahilai waɗanda ba su iya ilimin hadisi, babu wasu littafai sittah siha. Kutubus sittah ake cewa ko al-ummahatus sitt, domin daga cikin sittatu din Bukhari da Muslim ne kawai sahihi, Bukhari da Muslim ne kawai sune sahihan, amma Abu Dauda da Nasa'i da Tirmidhi da Ibn Majah waɗannan sunan ne da jami, domin a cikin su akwai dha'ifan hadisai da munkarai da mawdu'ai kamar hadisan da yake la asla laha. Allah madaukakin sarki kiyaye. Saboda haka in ka tashi yi wa sunnar Annabi kyakkyawar fahimta, ku ji wannan da kyau, to lallai ne ka hada da ayyuka da maganganu da fatoyin sahabbai. To waɗannan littafai da muke faɗi, musannaf na Abdul Razzaq, musannaf na Ibn Abi Shayba, sunan na Sa'id ibn Mansur, sunan na Al-Imam Ad-Darimi, wannan littafin mu'akharan daga ƙarshe-ƙarshen nan an yi sharhin shi, yana da kyau dukkanin ɗalibin ilimi ya yi ƙoƙari ya san ainihin wato wannan littafin na Al-Imam Ad-Darimi, sannan da kuma wannan sharhin nashi da ainihin wani malami ya zo ya yi shi, ya sanya mishi Fathul Mannan sharh wa tahqiq kitab Ad-Darimi Abi Muhammad Abdullah ibn Abdurrahman al-Musamma al-Musnad al-Jami', ka ganshi mujalladi 10 ne, sharhin sunani Ad-Darimi. Wannan littafin sunan Ad-Darimi yana dauke da hadisai da fatoyin sahabbai da yawa, to wannan sharhin sai ya kara fito da abu. Haka sunan al-kubra, sunan al-kubra kuma kai kokari duk lokacin da kake karatun sunan al-kubra, to kai kokari ainihin ka rinka samun al-muhazzab fi ikhtisari sunan al-kabir al-bayaqi, wannan ainihin al-mukhtasar mujalladi 10 ne al-imam al-zahabi yayi akan littafin sunan al-kubra, yayi aiki ne wanda yake kara fito da bayanin hadisan da ke ciki da kuma asarai maganganu da ayyukan sahabbai da sauransu. Sannan sai as-sunan al-sughra ta al-imam al-bayhaqi, ita ma tare da sharhin ta wanda professor Indonesia yayi, da ainihin littafai dai waɗanda za su taimaka maka wajen ainihin wato kwarewa da gogewa a cikin ainihin wannan nahiyar, kamar littafin tahzibul athar na al-imam ibn jarir al-tabari. Wannan littafi tahzibul athar dukkan ɗaliban ilimi wajibi ne su yi kokari su san waɗannan littafan, shine yanzu kai kokari ka samu labarai irin waɗannan, sannan ka zo ka karanta. Kaga wannan littafin kusan mujalladi 15 ne aka ainihin buga shi, yana tattare da riwayoyi daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama, amma ya fi ba da muhimmanci game da tattara riwayoyi daga ainihin sahabban Annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama. Irin wannan Ibn Jarir yayi a cikin tafsirin shi Jami'ul Bayan. To samun waɗannan littafan zai taimaka maka kwarai da gaske wajen kaga sunna kaza da na gano cikin sahabbai waye aiki da ita, fahimtar da nayi mutum ne cikin sahabbai ainihin suke da ita dangane da wannan. To amma duk waɗannan littafan kana buƙatar jagorancin masana, saboda lallai masu littafan dukkansu da na lissafa ban rage ko ɗaya ba, da musannaf na Abdul Razzaq, da musannaf na San'ani, da littafin tahzibul athar, gwamma ma tahzibul athar shi ya sharɗanta wa kanshi sai abin da ya tabbata, amma sunan al-kubra ta al-imam al-bayhaqi, sunan al-sughra ta shi bayhaqin, sannan littafin ad-darimi, littafin sunan na sa'id ibn mansur, duk waɗannan littafan da makamantansu masu su ba su yi sharaɗin inganci ba. Ibn Taymiyyah kuma a cikin littafin iqtida'us sirat al-mustaqim yana cewa kamar yadda ake tace hadisan Annabi dole a rinka tace fatoyi da ayyukan sahabbai tunda hujja za a yi da su. Saboda haka jama'a ku kiyaye. Allah madaukakin sarki ya taimake mu. Jama'a kun ji ka'ida ta ainihin wato bakwai. Al-dhabitu thamin ka'ida ta takwas ar-ruju'u ila kutubi shuruh. Karshen tika tik dukkanin wani littafi daga cikin waɗannan manyan littafai da kake ji jama'a akwai sharhohi da malamai suka yi musu tun daga Bukhari, Muslim, Abu Dauda, Nasa'i, Tirmizi, Ibn Majah akwai sharhohi da malamai suka yi kuma in Allah ya so zan bi ɗaya bayan ɗaya in tattauna a takaice dangane da ainihin waɗannan littafan amma bari ka ji wani abin sha'awa duk inda malamai suka zo karantar da wannan matsala ka san littafin farko da suke fara gabatarwa na sharhin hadisi shine wannan sharhu sunna din da zamu fara karatu duk inda suka zo za su yi maka magana akan cewa wajen gano ma'anar hadisai ka rinka kokari kana nazarin littafan da suka yi sharhin hadisai sai ka ji abu na farko sai su ce maka kamar sharhu sunna ta al-Imam al-Baghawi to kun ga karrara karatun wannan littafin da muka yi muna ganin in Allah ya so mu zai hutashe mu da yawa daga sai mun kurda wasu littafan wato shi wannan littafin da faduka ne shi wannan littafin da kan daka ce shi kardaka tankadan bakin gado ina fata an gane domin shi littafin yana ruwaito hadisai da isnadodin su ya kawo matunan su wani lokacin yayin ta maimaita matunan yana kokarin kawo bambance-bambancen dake ciki ko isnadodin sannan yazo ya fassara maka tarihin sahabi ko tarihin wani malami ya kawo maka duk wata matsala dake cikin isnadin ya kokarin maka maganin ta ko matanin ya ci gaba da kawo maka bayani dangane da gharibul hadith idan hadisin ya samu kanshi a halin karo da wani azahiri ya kokarin kawo maka bayani dangane da wannan hadisi ga yadda za a hada shi ko kuma wannan hadisi nasikhi ne ko mansukhi ne sannan wannan hadisin ya inganta ma ko bai inganta ba wannan kalmar da tazo a cikin hadisin mecece ma'anarta to kun ga alhamdulillah muna godiya ga Allah madaukakin sarki da Allah ya datar da mu abu na farko da zan fara jan hankalin mu shine ga duk wanda ya sha wa kanshi alwashin zai bi karatun littafin nan da zan yi to da Allah ya yi hakuri ya bi mu a hankali ba za mu yi gaggawa ba tunda dai ba sai mun shiga dama ko hagu ba shi littafi in muka bi a hankali zai karantar da mu duk abin da muke so ina fatan kun gane wannan da kyau to sannan sai littafin Fathul Bari na al-Imam Ibn Rajab al-Hanbali shine ake gabatarwa saboda mas'ala aqida littafin Fathul Bari na al-Imam Ibn Rajab al-Hanbali Allah madaukakin sarki gafarta mishi sharhi ne Ibn Rajab ya fara yi wa Bukhari amma bai nisa ba sai Allah ya dauki ran shi ya kai iya babin janaiza kaga dududu a cikin mujalladai hudu da aka buga a yanzu kenan bai ma gama cinye mujalladin farko ba sai Allah ya dauki ran shi to amma tare da haka da yake ƙwararren malami ne kuma gogagge ne a cikin abin da ya shafi fiqhu da usulul fiqh ƙwararren masani ne game da tarihi malamin ya ƙware game da harka ta da'awa sannan ya san ainihin wato kwanoni na abin da ya shafi hadisi sai ya zama iya mujalladan da aka buga su ne kwaya takwas akwai gamsarwa a ciki to wannan littafin ka dauke shi yana ɗaya daga cikin madogara wajen gano ma'anar hadisi ingantacciyar ma'ana na fata an gane to sa'annan biye da shi sai littafin Fathul Bari na al-Imam Ibn Hajar al-Asqalani Allah madaukakin sarki ya gafarta mishi littafin Ibn Hajar al-Asqalani komai ya ji a ciki sai abu daya duk abin da kake nema dangane da takhrijin hadisai da abin da ya shafi sharhin hadisai minan nahiyatil hadisiyya ومن الناحية الفقهية والتاريخية واللغوية والجمع بين الأحاديث الكتاب حافل بها للتافين ينا لو كده دي أبن دقيك نما نشرح حديث فقه أبن ديشا في العرب أبن ديشا في تاريخ أبن ديشا في الدك يا ذا أحد حديث أوليد دكا إدو جيد أبو بوا ديوا sannan a cikin littafin zaka koyi tarbiyya zaka ga mai littafin yana da tawalu yana da mai da al'amuran shi ga Allah ba shi da ainihin daga kai zaka ga in ka san tarihin rubutun littafin zaka gane malamin scholar ne wato malamin makaranta ne da gaske wanda ya ginu da tarbiyyar da malamin shi Ibnul Mulaqqin da Zainuddin ya musu da kuma shi ma ya gina almajiran shi waɗanda suka biyo bayan shi shine littafin shi kada yana iya zama ya rubuta abin shi amma sai mai da littafin scholarly work sai ya ware wani babi sai ya ce wani eh je ka binciko mana duk ka'idojin harshen larabci dake cikin littafin nan naga kai kana da kokarin binciken larabci wani eh je ka binciko mana abubuwan da suka shafi tarihi dake cikin wannan kama almajiran shi su al-Imam as-Sakhawi al-Imam as-Sakhawi yana da gogewa a cikin ilmin jar'i wa ta'dil yana da gogewa da cikin ainihin bangaren tarihi misali sai ya ce binciko mana in aka zo malamin ya almajirin ya binciko sai a zo a zauna kamar yadda ka san ana yin project ko thesis ko dissertations defense kamar yadda ka san ranar da zaka yi defense sai malamin sai ya zo ya zauna gefe guda sai ya ce tashi kai mana bayanin yadda kai sharhin wannan hadisi lughatan ka tashi kai dalibai ne wanda kowane dalibi shi kanshi ya kware amma da yake akwai malam a wurin to kowa da ya zama dalibi sai su ta rubuce rubuce suna ta rubuta matsaloli ne tattare da sharhin naka sai Ibn Hajar ya ce to wai ke da tambaya dalibai su ta jeho maka tambaya idan ka kakare ya ga cewa kai sai dan dora ka akan hanya to sannan shi kuma sai tashi bayani ya yaba maka ko kuma ya counseling wannan aikin naka to sannan sai ya ce ga abin da ya dace to ko kuma in ya yaba wa aikin naka sai karba sai dai sai tace aikin sai saka a ciki dan haka shi da daliban shi suka yi wannan aiki a cikin shekara 27 a cikin shekara 27 to daga cikin abin da nake ishara na matsaloli shine matsalolin aqida wadda ta shafi al-asma'u wa sifat a wannan kam Ibn Hajar ya fado cikin ruwan dare wanda ya game duniya a zamun nan su sun samu burbushin waɗancan makarantu da waɗancan sarakuna da waɗancan malamai suka kafa waɗanda aka yi ta yaɗa ash'ariyanci da maturidiyanci da kullabiyanci har ma dai da abubuwa waɗanda suka rikita aqidun waɗannan mutanen zamanin amma ina so dan uwa da kake kallo na da saurare na kar ka taba fahimta a waɗannan zamuna fa babu malamai waɗanda suke a bisa manhaji da tafarki na salaf akwai su sai dai kuma waɗancan suna da ƙarfi saboda sun samu ƙarfafuwa da gwamnatocin zamaninsu sannan sun samu kuɗi sun ainihin gina makarantu waɗanda suka taimaka musu wajen yaɗa aqidojinsu kenan ba muna cewa duk mutanen waɗannan lokuta sun kasance a bisa irin waɗannan aqidoji ba ne shi yasa za ka samu su kansu waɗannan malaman su Ibn Hajar ko za ka samu suna ainihin ittiradi za ka samu al-Imam an-Nawawi yana da ittiradi yayi nan yayi nan shine in nazo kan Nawawi zan zauna zan tattauna muku dangane da wannan mas'alar insha Allah ta'ala akan shi babban malami al-Imam Abdul Aziz ibn Abdullah bin Baz Allah madaukakin sarki ya gafarta mishi a matsayin shi na ƙwararren malami na aqida da hadisi duk da yake makaho ne sai sa aka zauna ana karanta mishi Fathul Bari yana ta istidrakat yana ta gyare-gyare yana ta ta'akubat da nakat akan waɗannan irin abubuwa waɗanda Ibn Hajar ya rinka ɗibo su daga malaman shi irin su Zainuddin al-Iraqi da ainihin wato malamai da suka gabace shi irin ainihin su Ibn al-Arabi da makamantansu ya rinka kimsawa a cikin Fathul Bari waɗanda suka shafi aqida sai dai duk gaba ɗayan gyaran da Ibn Hajar ya yi jama'a yayi wa mujalladi ɗaya ne kawai na Fathul Bari mujalladul awwal kawai yayi bin baz dan haka sai aka samu malam Ali dan Abdul Aziz dan Aliyu Shubul wani malami ne shi ma a Saudi Arabia sai ya ainihin wato zauna ya rubuta at-tanbihu ala al-mukhalafat al-aqdiyya fi Fathul Bari ga wannan littafi wannan littafi ya zama wajibi ga duk wanda yake da Fathul Bari yayi kokari ya mallake shi domin zai taimaka maka in kana karatu inda duk Ibn Hajar ya samu matsala irin wannan malaman suna bi cikin ladabi suna ainihin gyara mishi waɗannan abubuwan don kowa ya san kuskure ya kai Ibn Hajar ba san zuciya ba saboda haka ku kiyaye idan kuskure ne ya kai mutum zuwa ga yin abin da ba daidai ba ba a kafirta shi ba a bid'antar da shi ba a kyare shi amma in shegantaka ce da son zuciya to to wannan kuma tsuntsun da ya ja ruwa shi ruwa yake duka. Ina fata an gane. Yana da kyau ka samu littafin Tarajuat Ibn Hajar al-Asqalani fi Fath al-Bari. Jama'aha wa allaka alaiha Abu Ubaida mashhur Ibn Hasan Ali Salman. Wannan littafin kuma wasu maganganu ne da Ibn Hajar yayi a cikin Fath al-Bari. Amma wasu maganganun sai bayan shekaru 5 ko 7 sai kuma ya dawo sai ya ce gaskiyar lamari. Magana kaza da ya fadi a wuri kaza wanda yau ya kai shekaru 5 ko shekaru 20 da rubuta ta, to ya gane cewa kuskure ce. Dan haka kai mai karatu in ma ka karanto ta a baya, to anan yana gyara maka ita. To shine malam mashhur ya zauna ya bincike Fathul Bari gaba daya, sai tsuntsunto shine Tarajuat, wato abubuwan da ya dawo ya ce ya rabu da wannan fatawa. Wannan kuma alama ce ta tsoron Allah da cewa shi malamin Allah ne, domin malami shine zai kuskure akan abu ya dawo ya amshi kuskuren shi akan wannan abu. Ina fata an gane. A ƙarƙashin wannan littafin Fathul Bari yana iya zama hujja, amma a wajen abin da ya shafi al-asma'u wa sifat, hatta maganganun da yake ɗaukowa yana danganta su ga salaf. Ina tabbatar muku da cewa yana yin mugun kuskure wajen fassara maganganun salaf, don bari ku ji yadda yake yi. Galibi in ya tashi ibo magana daga salaf, sai ce malaman farko salafus salih, dangane da irin waɗannan ayoyi ko hadisai sun tafi ne akan tafwidi. To me yake nufi da tafwidi? Wai malamai ba sa cewa komai game da su, sai su ce sun sallama al'amarin su ga Allah. Wannan ba ita ce aqidar salaf game da ayoyi da hadisan sifat ba. Aqidar salaf dangane da ayoyi da hadisan sifat shine idan Allah ya ce Ar-Rahmanu 'alal arshi istawa, Allah mai rahama ya daidaitu a saman al'arshi, sai salaf sai su ce wannan aya tana tabbatar da cewa Allah a sama yake. Kaga sun tabbatar da abin da ke ayar. To sannan sai kuma su ce amma yaya ya daidaitu? To wannan kuma mun fawwala shi ga Allah. To su Ibn Hajar da makamantansu in suka zo cikin littattafansu suna magana dangane da sifofin Allah da sunayen Allah, da zaran sun zo sai su ce mazhabu salaf at-tafwid. Kawai mazhabin salaf shine tun farko salaf suna karanta aya sai su ce sun fawwala al'amarin wannan aya ga Allah. A'a, ba haka salaf suke ba, sai sun fassara. Amma sai su ce to yaya ma'anar abin take, yaya kaifiya? Sai su ce sun fawwala ga Allah. Amma Allah na da hannu, sai salaf su ce Allah na da hannu hakikatan, ba za a ce Allah bai da hannu ba, ba za a ce kuma Allah yana da hannu iri na kaza ba, ba kuma za a ce ma'ana hannun karfi ba. A'a, sai a ce ayar nan tana tabbatar da Allah yana da hannu, wannan hadisi yana tabbatar da Allah yana da kafa, wancan hadisi yana tabbatar da a cikin hannayen Allah ana kiran ɗaya daga cikin su hannun dama, wannan aya tana nuna Allah yana da ido, wannan aya tana nuna Allah yana zai zo ranar kiyama, wannan hadisi yana nuna Allah na sauka. To in suka gama tabbatar da abin da ayar ko hadisin yace, sai su ce to dangane da yaya abin yake kuma, to sun fawwala wa Allah. Allah ya sa kun fahimta. To kaga kenan in ka dauki Fathul Bari ya zama maka hujja a wajen al-asma'u wa sifat ko, to kai tintibe. Dan haka gaba ɗayan Fathul Bari ba zai zama marji'i ba gaskiya saboda Allah. Kenan yanzu in ka zo kana neman sharhin littafai irin na Sahihul Bukhari, to Fathul Bari in game da hadisi ne ko fiqh ko lugha ta hadisin, to kamar da shi madogara. Haka Umdatul Qari na Badruddin al-Ayn, haka nan Irshadus Sari na Qastalani, haka Sharhin Bukhari sunan shi kenan na al-Imam Ibn Battal, waɗannan dukkanin su a bangaren aqida karka sake ka taba mai da su a beban doka, ba madogara bane ko misqala zarratin. Ina son tabbata maka da cewa a kashin gaskiya saboda Allah, kamar yadda manyan malamai suka bayyana, a zuwa yanzu babu wani malami kwaya daya, babu wani littafi kwaya daya wanda yake Sharhin Bukhari ne wanda ya dace da aqida da tafarkin Bukhari. Duk waɗanda suka yi Sharhin Sahihul Bukhari su Karmani da su Ibn Abi Jamra da dukkanin waɗanda suka yi ta'aliqat akan Bukhari, su Ibn al-Jawzi da dukkan su, karka rage kowa, kowannen su mu'awwili ne, kowannen su ayoyi suka zo, hadisi suka zo. Idan Bukhari ya kulla babi wanda yake tabbatar da aqidar salaf, murdi hadisin suke, ko su wurgi da ma'anar da yake dauke da ita, ko kuma su dauki ma'anar sai su ta'wilinta. Dan haka aka samu wannan malami, malam Abdullahi ibn Muhammad al-Ghunayman, ya zauna ainihin babban malami ne wanda professor ne a bangaren masu karatu masters da PhD a da, kuma malami ne a masallacin Annabi sallallahu alaihi wa sallama. Ya rubuta ainihin wannan littafi, sharhu kitab at-tauhid min sahih al-bukhari, saboda wannan bangaren na sahih al-bukhari shine yafi kowanne shan wahala daga cikin duk gaba dayan kitabul iman da kitabul i'tisamu bis sunnah. Kitabul tauhid na sahih al-bukhari shi yafi kowanne shan wahala. Naka ibn al-ghunayman ya zauna yayin sharhin shi. Naka ina kira zuwa ga daliban ilimi, musamman waɗanda za su rinka binciken littafai na sharhohin hadisai waɗanda muke magana akai a yanzu, kar su taba mayar da ko ɗaya cikin waɗannan littafai waɗanda suke yawo a matsayin ainihin madogara. Mafi hadari daga ciki shine ainihin sharhin Sabuni, sharhin da Sabuni yayi na ainihin wato wannan ainihin wato me yake da suna, yafi kowanne zama hadari jama'a kwarai da gaske. Sabuni Muhammad ibn Ali As-Sabuni yayi ainihin wato sharhin Bukhari, wannan sharhi na Bukhari za ku ga ana buga shi gashi nan mutanen Kano, Allah ya saka musu da alkhairi, suna ta ainihin wato dibo shi suna kawowa, amma su dai yan kasuwa ne, Allah madaukakin sarki ya ba su riba, Allah ya ba su riba, kawai abin da zamu ce kenan. Amma wallahi al-azim ba karamin abin nan, gashi ash-sharhul muyassar لصحيح البخاري المسمى الدرر واللآل بشرح صحيح البخاري وان اللتاف اللي جتكين شرحوهم بخاري ده اكا يافكو واني حدري ابانجاري بيم ابانجاران الاسماء والصفات ده كما بانجاران ايكي ده حديثا بخاري سوكرس سبو ده سابوني بند مثلر اكي ده ينا ده تأسبانج. To kuma ya rubuta wannan littafi ne a halin bakakkiyayya shi ma da yake nunawa salaf da ƴan salafiya, kuma shi littafin na salafi ne. To ku duba ina za a samu adalci, kana kin mutanen nan, kana kin waɗanda suka gabace su, kuma ka ɗauki ɗaya daga cikin tafan limaman su kai wa sharhi. Gaskiya akwai barna mummuna, don haka wannan littafin gaba ɗayan shi ba littafi ne da ya kamata a yi recommending din shi a wajen sharhi ban musamman abin da ya shafi matsaloli na ainihin al-asma'u wa sifat da fiqhu. To in ka cire waɗannan matsalolin guda biyu, to ai shi kanshi sahih al-bukhari bai da wata ma'ana kenan, domin sahih al-bukhari is about tauhid. Sahih al-bukhari yana magana tauhidi ne, sahih al-bukhari yana magana ruku da sunna ne. To sai zama wani yayi sharhi shi wanda yake masoyin zuciya ne, makiyin manhaji da aqidar da Bukhari yake akai, wannan yana da matukar hadari. Ga wani kafcecen sharhi shi ma Kawsarul Maani Ad-Darari fi kashfi khabaya sahih al-Bukhari, na ainihin wanda aka kira shi da al-Imam al-Muhaddis al-Allama Sheikh Muhammad al-Khidr al-Jakni al-Shankiti al-mutawaffa sanata 54 wa 300 wa alif hijri, ya rasu hijra na da 1300 da ainihin wato 54. Wannan sharhin wajen mujalladi 10 ne, wallahi shi ma dan uwan dayan abokin tafiyar dayan. To suna nan da yawa jama'a, dan haka gaskiyar lamari Fathul Bari jama'a da kuma ainihin sharhin Bukhari na Badruddin al-Aini da sharhin Bukhari na Ibn Battal da sharhin Bukhari na al-Imam al-Karmani da sharhin Bukhari na Qastalani, waɗannan sharhohi guda biyar kamar da su madogara dangane da abin da ya shafi hadisi da fiqhu babu laifi. Amma umdatul qari ta Badruddin al-Aini ka rinka a hankali, dan shi ma akwai dan ta'assubancin mazhabin Hanafiya nan wani lokacin har zagin Bukhari yake yi, saboda kawai Bukhari ya kulla wani babi, babin ya zama kamar wata guga ce su suke gani ƴan Hanafiya. To kaga sai kai a hankali dangane da waɗannan ainihin wato littafan sharhi. Jama'a ina ganin anan ya kamata in taka wa kaina birki nan, sharhin didda ne akan sharhin ɗaya ne daga cikin kutubus sita kawai shine sahihul bukhari idan Allah madaukakin sarki ya kai mu karatu na gaba zan kuma ainihin fuskanci bayani dangane da sharhohin sahihi muslim da sharhohin sunan abi dauda da sharhohin sunan nasa'i da sharhohin sunan tirmidhi da sharhohin ibnu majah sannan sai kuma wasu littafai a jumillance waɗanda su ma na sharhohi ne ko za su iya zama madogara kamar sharhohin bulughul maram sharhohin umdatul ahkam sharhohin riyadus salihin sharhohin littafai waɗanda duk aka tattara hadisi na annabi sallallahu alaihi wasallama abin na da yawa sai dai kamar yadda ka ji naye a cikin bukhari zan dan rairayo ne to insha Allah ta'ala in mun zo a darasi na gaba zan rairayo din insha Allah ta'ala wannan darasi na gaban kuwa za a yi shi a gobe ne insha Allah saboda haka jama'a wasilu ma'iya ku biyo ni mu tafi insha Allah ta'ala sai inda mukaddimar nan da ta kwana kenan a daina sa mata ra domin waɗannan abubuwan da ake tattaunawa suna da matukar muhimmanci wallahi alazim barkuji ba za ka gane muhimmancin su ba sai a lokacin da mu ake karantar da mu waɗannan abubuwan ba kasar bane ba dauka ake ba dan abin da muke rubutawa ne daga baya sai mu gane abin yayi mana matukar muhimmanci kai yanzu Allah ya taimake ka duk abin da mai karantar da kai yake fadi gashi nan an sajjala ran da bukata ta kama ka daukowa zaka yi kai ka sa kasar din a lokacin ne zaka gane kimar wannan abubuwan da aka yi maka musamman an karantar da kai an nuna maka sannan ga littafan ka je ka bincika amma idan ka kiyin na karshen nan to zaka dawo kana zargin mu shine ga littafan amma ka ki ka bincika saboda ka shiga cikin malamai yan duniya malaman umara jidda ka shiga cikin malaman addu'a ka shiga cikin malaman ado da babban riga irin ta angaye to in ka shiga irin wannan gaskiya ba za ka iya nazari ba to za ka dawo nan gaba kana so ka karantar to amma sai ka tuna su malan albani sun ce kaza sun ce kaza to yanzu dole ne ka dawo ka sassaki su malan albani tukuna ka ce sun faye feleke sun cika fi'ili da ai ba wani wani kawai karatun hadisi kawai a karanta shi kawai shikenan sai ka ci gaba da shiga da alwala sallah sai alahira shine karatun hadisin yan takifan zamani shiga da alwalaka sallah ko sai alahira amma in ina tabbatar maka ku ji wannan in ka bi waɗannan wasiyoyin kuma kai karatu kuma ga littafin ka karanta ko insha Allah ta'ala muna fatar wata rana kamar yadda su Ibn Hajar suke gani dangane da malamin su al-Imam Ibn al-Mulakkin Ibn al-Mulakkin ya karantar da su ya tara musu littafai ya nuna musu surrorin littafan suka tashi suka fajjare waɗannan littafai suka bude su suka karanta suka yi nazari shine aka ji labarin duk duniya babu irin su aka taho in ka tafi sama haka Ibn Taymiya yi ya tara musu littafai ya karantar da su suka dukufa suka yi karatu a bisa kunci da tsangwama ta gwamnatoci da sarakuna da malamai da alƙalan zamanin su amma duk da haka sai da aka waye gari a zamanin su babu isu shekaru 700 din nan da ta gabata duk duniya an ji su kuma wallahi ina rantsuwa har ga Allah kowaye kai ba za ka kai labari ba sai ka hada da makarantar Ibn Taymiya a bangaren hadisi ba za ka kai labari ba kowaye kai dan dai duk abin ka wata ran sai ka ce zahab ya ce an kama ka sai ka ce mizzi ya ce wata rana sai ka ce Ibn Hajar ya ce to Ibn Hajar shi kuwa ma ba dan makarantar Ibn Taymiya bane amma addu'a ya rinka yi ya sha ruwan zanzan Allah ya sa ma ya zama irin almajirin Ibn Taymiya fata yake Allah ka sa in zama irin zahabi Allah ka taimake ni in zama ma'ana ma baka yadda da Imam Zahabi ba baka yadda da ainihin al-Imam al-Mizzi ba baka yadda da Ibn Kathir ba baka yadda da Ibn al-Qayyim ba balle uban tafiya Ibn Taymiya ka da yadda da Ibn Hajar shikenan ka kam shi ma daga can yake tsotsowa ina fata an gane dan haka daliban ilimi nasiha ta gare ku shine wannan waken da kuke karanta a muqaddimar Riyadus Salihin inna lillahi ibadun futana talaqud dunya wa khaful fitana Allah yana da wasu bayi masu kaifin basira da suka yi wa duniya saki uku saboda tsoron fitina kai watsi da harkokin shagaltuwa da duniya, kaji na ce shagaltuwa da duniya, ka dukufa a wannan harka. Kana tsoron talauci ne, Allah zai wadata ka insha Allah. Ba wanda ya hidima a cikin hadisi ya zauna da cikin kunci, babu. Mafi girman wadata da Allah yake bayo malaman hadisi ita ce wadata zuci. Ka duba Imamu Sharhi Sunna Al-Baghawi, ina ta ce muku talaka ne amma talaucin bai bayyana a cikin littafin shi ba. Ka tuna takaddun da ya iya amfani da su kawai wajen rubuta littafin, sannan ka dubi lokacin, kaga me ce mafi girman wadatar da ya samu ita ce me, wadata ta zuci. Muhammad Nasiruddin Al-Albani farkon rayuwar shi ya samu kanshi a halin talauci, daga ƙarshen rayuwar shi Allah ya zo ya azurta shi a cikin wannan harkar. Haka nan da yawa daga cikin malaman hadisi kamar malamin su Ibn Hajar, al-Imam Ibn al-Mulaqqin, Allah ya azurta shi. Saboda haka dan uwa, ba za ka yi talauci ba, amma kamar yadda nake cewa wannan magana ina yin ta ne ga ƴan uwana ɗaliban ilimi. Amma ƴan kasuwa, to kar ku biye mana duka. A cikin darasi da muke uku, in ka samu ɗaya to madalla. Ma'aikatan gwamnati kar ku biye mana duka. Wato kenan mun samar da Division of Labor. Na haka ɗan kasuwa, hatta daga cikin waɗanda suka zo suka nemo wa kansu garantoship a nan makarantarmu ta Darul Hadith. Garantoship ɗinmu baya nufin sai ka zo makaranta dukkan karatuttukan da ake, amma za a yi tafsiri, za a yi subulus salam. Sai ka ɗauka wa kanka za ka rinƙa zuwa tafsiri ko za ka rinƙa zuwa subulus salam, madalla. A'a sai zama da ike da azhar za a rinƙa zuwa la'asar, ba za ka iya ba. To kullum ana karatu a nan tsakanin magariba da isha, ana karatun tafsiri, ana karatun sharhu sunna, ana karatun tarihin annabi sallallahu alaihi wa sallama. To karka suke a yi ba kai, a haka ba za ta samu ba, sai ka samu dama karatun da ake na littattafan fiqhu na asuba, karfe 6 da rabi ka zo a yi karatu, karfe 7 sai ka wuce office ko abin nan, kar dai ka suke a yi ba kai. Musamman kun ga waɗannan bayanan nan da na ɗauko, wasu bayanai ne masu matukar muhimmanci. Kun ga yadda nake yin su, haka littafan hadisi, haka na ɗauko na fara yi game da littafan tafsiri, sannan ran da duk zan fara karatun littafin Zadul Ma'ad ko insha Allah, haka zan zo in yi wal littafai na tarihin annabi sallallahu alaihi wa sallam, haka zan bi su ɗaya bayan ɗaya in faɗi ka'idojin da ake karatun tarihin annabi sallallahu alaihi wa sallama, sannan da littafan da suke madogara ne a wannan babu. A ƙarƙashin wannan, ɗaliban ilimi ƴan uwana, to ku zo mu tattaru a jikin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. Rayuwarmu ba za ta zama asara ba, rayuwarmu za ta ƙara haɓaka ne, za ta yi albarka in Allah maɗaukakin sarki ya so. A gobe zan zo in ƙarasa bayanai dangane da bayanin sharhuhin Sahih Muslim malaha wa ma alaiha, zan zo da bayanai dangane da sharhuhin Sunan Abi Dawud malaha wa ma alaiha, sharhuhin Sunan Nasa'i, sharhuhin Sunan Tirmidhi, sharhuhin Sunan Ibn Majah, duk zan zo zan yi bayanai akan haka. Saboda in Allah ya so, Allah ya taimake mu ka albarkatu da waɗannan bayanan da za a aiko, ran da ka zama malami abin zai maka sauki wajen ainihin tattarawa da kuma samun littattafan da za su zama maka madogara insha Allah. Sannan ku taya mu addu'a waɗannan littattafai Allah maɗaukakin sarki ya rike mana su. Kuma ku da ake tarbiyya da ƴan ƙanana da waɗanda za su biyo baya, Allah ya sa ku fahimci irin manufar tarbiyyar. Manufar tarbiyyar ita ce ba waɗannan littafan ne za su zama madogara ba, Allah ne madogaranmu. Su waɗannan littafan kayan aiki ne. To amma me ake nufi? Idan ya zama malaminka da ke karantar da kai ya ɗibi kuɗin aljihun shi, ba na gwamnati ba, kuɗin aljihun shi ba na sadaka ba, kuɗin aljihun shi ba na zakka ba, ya sai littafi kayi karatu, me kake tunani ran da Allah ya azurta ka? Tarbiyyar da Ibn al-Mulaqqin yayi wa almajiran shi kenan, har sun bar ƙasar Masar sai su siyo littattafai buhuhuna, sai su ɗauro a kan raƙuma, sai su ce aje a kai makarantar malaminsu. Malamin ya rasu, amma makarantar tana nan ta ci gaba da rayuwa. Amma suka ce yadda suka samu makarantar haka kowa zai same ta, kuma sai dai kowa ya mutu ya batta haka, shine makarantar ciki take da littafai. To littattafan ba sun rayu ne da rayuwar malamin kawai ba, a malan ya rasu sai daliban suka dauki hannu malan ne yake diban kudin shi yana sayar littafai eh to mu yanzu mu ma ai dole ne haka dan haka kowa siyowa yake dan haka sai ya zama a kasan Masar ba a taba samun makarantar da a tarihi kaf ta tara littafai irin makarantar Ibn al-Mulaqqin ba a cikin ta Ibn Hajar ya fito duk littafan da ya aiki da su littafan makarantar ne waye san iyakacin littafin shi kanshi Ibn Hajar bai san iyakacin littafin ba dan yawo yake kawai ciki sai ga wani littafi sai ya dauko shi ya nazari sai ga yana da bukata ya saka wannan shi yasa littafan da Ibn Hajar yayi amfani da su a cikin Fathul Bari su kadan kace zaka mallaka aiki ya same ka amma duk wakafin malamin shi ne al-Imam Umar Ibn al-Mulaqqin Allah madaukakin sarki ya gafarta mishi to abinda muke so kenan dalibai ku dauki tarbiyar ta karantarwar ku dauki tarbiyar talittafan siyan su nazarin su adana su tattalin su da makamantan su dan wani littafin da zan zo in nuna maka shi anan idan ka ji tarihin tsawon lokacin da na aje shi wallahi alazim sai kai mamaki to sai kaga kana da dabi'ar adani yanzu dubi wannan littafin da na dauko shi kai ka ce yanzu ne ya fito daga madaba'a amma tun lokacin da aka buga littafin nan mashhur ya kawo shi kofi guda gashi dan karami ne yace gashi ka karanta shi amma ka kama ban karanta shi amma yanzu wani ne zaka samu ragowa alala a can can za ka ga alayyaho can za ka ga dugon manja can wancan shafi ya balle amma ka ganshi fes kuma na karanta abuna fes shikenan ka karance sai ka samu ri sai ka adana yadda kuma tatuluhu yaduka randa duk kake so hannunka kana mika ka san da baka dauko shi ba ka zama kuma baka da kan gado ba wani littafin yana karkashin gado wani littafin yana karkashin kanta wani gara ta ci sai randa ka ne ma an daga kabir sai gara ta jeho maka rabi ka zama ka iya adanawa da tsafta saboda wallahi alheri ne jama'a kuna jin al-Imam al-Baghawi mun ji daga cikin hanyoyin da Allah ya tsare shi shiryar da shi a tsakankanin sauran malamai riko da sunna da kuma kula da ilimi wannan shine gatan da Allah ya mana waɗanda muka taso tare da su yau husun su da yawa suna nan ba su harkar ilimi kudi suka tafi nema aikin gwamnati suka tafi sun tafi neman duniya ne ba su samu duniyar ba kuma abin da ya kamata a ce sun tsaya sun yi wa hidimar ba su samu ba amma rabihat tijaratuhum wama kanu muhtadi kada Allah madaukakin sarki ya nuna mana irin wannan karshen saboda haka in Allah madaukakin sarki ya kai mu gobe ga tambayoyi an fara rubutowa zan je in yi nazarin su sannan kuma zan zo in karasa mana bayanai dangane da abin da ya shafi waɗannan littafai na ainihin sharhohin nan insha Allah da na malam da muke nan sharhu
wannan sharhu
sunna
na shi ne da madogara
a shi sharhu sunna ai kam kai sufa cikin shi ka rufa idan ka wato shi sharhu sunna wani kogi ne in za ka yi wanka ko cire kayanka ka yi sulu cikin shi kawai kana diraba ka ji yanayin ruwan ma ya yi daidai da jikinka wato sharhu sunna ba ka da inda za ka ce yana da mu'akhazat sarki ya tabbata ga Allah sai dai abinda Allah madaukakin sarki ya tarbiyantar da mu da Allah yake cewa fa ammal ladina su'idu fa fil jannati ha khalidina fiha sai ce ma damati samawati wal ardu sai ce me illa ma sha Allah wadanda suka azurtu a lahira za su shiga cikin aljanna dindindin da sai Allah ya shiru sai ce sai dai abinda Allah ya so malamai suka ce a kenan akwai yiwuwar wata ran za a rufe aljanna a kori mutanen sai aka ce a ba haka ke ne hadha litakuna mashi'atullahi hurra Allah ya faɗa haka ne dan ya zama duk abin da zai faɗi sai ya ce insha Allah waɗanda suka kafirta in suka shiga wuta za su zauna dindindin sai dai abin da Allah ya so to cewa sai dai abin da Allah ya so yana nufin kafirai wata ran za su fita a'a to me amfani insha Allah din anan shine dan Allah ya nuna maka shi da kanshi duk abin da ya ce sai ce insha Allah to littafin sharhus sunna haka yake zan zo zan yi muku wannan bayanin daga ƙarshe littafi ne wanda yake a kashin gaskiya saboda Allah ba dan muhimmancin Bukhari da Muslim ba da sai a ce an wadatu da hadisan Bukhari da Muslim aka sanya sharhus sunna to amma mun aje Bukhari da Muslim sun zama mana littafai ne waɗanda umda a cikin aqida ahli sunna da manhajin su, sannan kuma muna karantar da waɗannan littafan dan ya zama karantawa da hujja. To amma sharh sunna fa shi zai mamaye komai, dan haka sharh sunna shi babbar madogara ce a cikin aqida ta al-asma wa sifat, ba inda zaka ce sai dai babu a wajen hadisi, ba inda zaka ce sai dai a wajen fiqhu, ba inda zaka ce sai dai a wajen lugha da tarihi da jarh wa ta'dil da komai da ke cikin littafin, ko ba inda zaka ce sai dai, dan kai waye zaka ce shekaru 900 ba malamin da ya taba wani comment akai, babu. In ka ce a to ana samun wasu hadisai waɗanda ba su kai sun ka yan ba'ifai a ciki, sai a ce wannan kuma a daidai lokacin da zaka samu kai ya zama ba'ifi ko ya zama ba'ifi a wurin wani, shi kuma ba yayi ne da jahilci ba, da ya sahaha shi ya sahaha shi ne da ilimi. Saboda haka abu ne wanda yake kawai qawaid din da kamene da nashi mai wa aka dan samu kuskure ko kuma wani abu makamancin haka. Dan haka gaskiya ban san wani littafi wanda zai samu yabo irin wannan daga cikin tafan sharhi kamar shi ba. To kun ga ashe gaskiya kamata littafin ya zama mana babban madogara kwarai da gaske. Allah madaukakin sarki ya mana taimako. A gobe din zan yi kokarin amsa tambayoyin rubutattu da na baki. A gobe din zan yi kokarin amsa wasu manyan tambayoyi waɗanda suka bujiro mana a cikin waɗannan karatutuka insha Allah. Dama mu ne kowa fatan alheri da wannan muke cewa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.